بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren Lahadi ne daidai da daren 14 ga watan Al-Muharram, hijira na da shekara 1435, daidai da 16 ga watan November shekara ta 2013. Wannan shine ainihin kasan na biyar daga cikin jeren giyar karatuttukan shimfiɗa na muqaddimar littafin Sharhu Sunna wallafar Al-Imam Al-Baghawi, wanda wannan kasar din mun yi mishi lamba da I. Sharaffa gece ta karatun littafin, wanda insha Allah ta'ala idan mun kammala ta za mu ainihin fara dukkanin bayanan da ya kamata ka samu dangane da manufar da'awarmu da manufar sanya littafin. Ka je ka nema a kasusuwa hudun da suka gabata daga ABC zuwa D. A yanzu za mu tashi a cikin muqaddima ne wadda Sumalan Shu'aib al-Arnaut da Sumalan Zuhair al-Shawish suka yi ta dangane da bugun wannan littafi na farko da suka fara a 1974. Bayan da muka ji tarihin mai littafin da kuma tsare-tsaren littafin, cewar na daga cikin tsare-tsaren shi yakan ambaci hadisai waɗanda suke da alaka abadi, kuma ya fitar da ilmomin fiqh da ke cikin ainihin waɗannan hadisai, ko kuma duk wani abu wanda yake da alaka da ainihin wato waɗannan hadisai, da bayani game da sunayen masu riwaya da tarihin su da nasabarsu. Wani lokacin ma har yakan kai zuwa ga kawo tarihin wasu malaman hadisi. Idan kuma ya samu wasu hadisai waɗanda a ganin farko suna karo da juna, yakan yi ƙoƙarin nuna fassara kowanne daga cikinsu, dan da ya nuna maka cewa annabi baya tuntuban harshe sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wani lokacin ma sai kaga yana tattauna wasu mas'aloli waɗanda a zahiri babu su a cikin hadisin da ke babin, sai an tsaya an yi dogon nazari. Yana yin haka ne domin iya ƙarfin kafa hujja da kuma zaƙulo hukunce-hukunce da kuma alaƙanta wasu mas'aloli da wasu da ke cikin ainihin littafin. Kasan wani abu da zai baka sha'awa idan ka ɗauki wannan matsalan, buga muku misalin ta, ita ce akwai wani gari wanda ya yi kusanci da ƙasar su Bagawi, amma Bagawi bai taɓa ziyarar garin ba. Amma da ya zo kan wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam, sai da ya zaƙulo hukunci wanda ya fitar musu da mafita. Wannan garin suna wata shida a rana ne, wata shida a dare. Wata shida za a yi ane musu rana awa 24 ba ƙaƙƙautawa, kawai rana in ta fito za ta faɗi ne a cikin awa 24 din nan, kuma haka za ta haka dai wato in afwan a cikin wata shida in rana ta fito ba za ta faɗi ba sai bayan wata shida. Idan dare ya fara a cikin wata shida din nan, gari ba zai waye ba sai ainihin wata shida. Sunan wannan gari Lichnitis. Wannan garin ne Zulkarnaini ya kai, Al-Qur'ani ya ainihin ambace shi. To amma me yake faruwa? Bagawi da ya zo kan hadisin Dajjal, da annabi ya ce Dajjal zai ainihin bayyana a duniyan nan a cikin kwana 40, zai kewaye duniya. Wunin shi na farko zai kai kamar tsawon shekara, wunin shi na biyu zai kai kamar tsawon wata, wunin shi na uku zai kai kamar tsawon mako guda. Sai sahabbai suka ce wa annabi, to yanzu in wannan zamani yayi ya za a yi sallah? Wuni daya ya kai tsawon shekara daya, kaga yanzu ya mafi tsananin wancan hadisin kenan. Wancan hadisin wata shida rana za ta fito ta faɗi, wannan kuma a cikin shekara ne za ta fito ta faɗi in Dajjal ya bayyana. Ranar shi ta farko in ya fito sai ta kai tsawon shekara guda, sannan rana za ta faɗi. Sai annabi ya ce faqdiru lahu qadra, sai ku gwada yaya kuke sallah a yanzu, to sai ku gwada ta da yadda za ta kasance a wancan lokacin. wannan lissafi ne mai sauki a cikin calculation na mathematics. Amma bagayo da yazo kan wannan hadisin sai ce to wannan hadisin za a ba da fatawa ga mutanen da ke rayuwa sai an bace sunan wannan nahiyar. Yace abin da ya kamata kenan, in rana ta fito musu ba za ta fadi ba sai a cikin wata shida, to a cikin watanni shida din nan sai su rinka kaddara yadda sallah za ta rinka kasancewa. Dama yaya suke tsakanin sallah azhar da sallah al'asar, yaya suke tsakanin sallah magriba da isha, sai su ci gaba haka. Tsakanin sallah isha zuwa sallah asuba ta gobe yaya suke, yace sai su ci gaba haka. To kaga in ka dubi hadisi yana magana zuwan dajjal ne, amma kuma kaga ya dauko shi ya bada amsa game da lokutan sallah. To bagawo yana da irin wannan, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Na'am.
Koda azumi ne yake su a wannan shi ma kaddarullah.
Haka za su kaddara shi. Thumma yadhkuru jitihadati as-sahabati wat-tabi'ina wa aqwali al-a'immati al-mujtahidina fi ummahati al-masail al-muttafaq 'alayha aw al-mukhtalaf fiha. ويحكي أدلة كل منهم بشيء من التفصيل إن احتاج المقام إلى تفصيل، وأحيانا يجمل القول فيها إن لم يكن ثمة ما يدعو إلى التفصيل، وربما رجح من تلك الآراء ما استبان له صوابه، وإن كان على خلاف مذهبه الذي ينتمي إليه، إلا أنه لا يتكلف الطعن في أدلة المخالفين، وهذا غاية في الإنصاف والورع. To anan kuma malaman za su yi kokarin bayyana irin tsantsar salafiyanci wanda ke cikin dabi'un bagawi a cikin wannan littafi, domin yana daga cikin salafiyanci a babin fiqhu. Kakka rike malamin fiqhu daya, saboda malaman fiqhun dukkan su alheri ne. Yana daga cikin tsantsar salafiyanci duk wanda zaka goyi bayan shi, kawai zaka goyi bayan shi ne saboda dalilin shi. Wannan shine tsantsar salafiyanci. Shine yace summa yadhkuru jitihadati sahabati wattabi'ina, sannan sai kuma ya fara fadin fatoyi da kokarin ijtihadi da sahabbai da tabi'ai suka yi, wa qawalul a'imma almujtahidina, da kuma maganganun limamai waɗanda suke masu kokarin gyaran addini, kamar su Imam Abu Hanifa, kamar Maliku, kamar Shafi'i, kamar Ahmad, kamar Abdullah ibn Mubarak, kamar Auza'i, kamar Sufyan al-Thawri, da manya-manyan malamai makamantan haka. Fi ummahatil masail, game da manya-manyan mas'aloli, al-muttafaq 'alayha, waɗanda aka hadu a kansu, sai yazo yana tattauna menene maganganun da malamai suka fadi waɗanda ba sabani. Misali, malaman musulunci gaba ɗaya sun haɗu cewa sallar la'asar raka'a huɗu ce idan ana zaune a gida, raka'a biyu ce in an yi tafiya. To sai ta faɗin zantuttukan da kowa daga cikin malaman nan suka faɗi, domin anan duk baki ya haɗu, fatoyi sun haɗu. Sannan wal mukhtalaf fiha, sai kuma yazo ya fara tattauna mas'alolin da malaman suka yi sabani a kai. Misali, tafiyar kwana nawa ce za a yi wa kasu, tafiyar mil nawa za a yi wa kasu, wace irin tafiya ake wa kasuru, ta diyayya Allah ko ta saban Allah ko ta halal. To kaga yanzu wannan mas'ala ita an yi sabani, to duk yakan biya tattauna wannan. To ga wani ta'aliki nan a ƙasa, wani dan sharhi mai fa'ida ka na tsuka ji, yace qad yajidu al-qari'u ikhtilafan bayna ma yanquluhu al-musannif min ara'i al-a'imma fi masail al-khilaf wa bayna ma huwa fi kutub al-mutaakhirin. Ta iya yiwa mai karatun wannan littafi ya rinka samun bambanci tsakanin maganganun da Imam al-Bagawi yake ɗaukowa na ra'ayoyin limaman fiqhu game da mas'alolin da aka yi sabani, tsakanin abubuwan da shi kuma ya sani a cikin littafan malamai da suka zo a baya. Misali, duk littafan da muke karanta a Najeriya kaf na fiqhu, kutubul mutaakhirin ne gaba ɗaya. Mai risala shine shi ya rigaye su kaf, shine mutaqaddimin su. To risala ma ta zama cikin kutubul mutaakhirin ne. Mai mukhtasar, mai askari, mai ishmawi, mai iziya, mai ahlari, dukkan waɗannan littattafan. To maganganun da kake karantawa a ce Maliku ya ce, Abu Hanifa ya ce, a cikin waɗannan littattafan ko ta iya yiwa kai a wurin ka a cikin risala an ce maka Maliku ya ce kaza maka ruhi ne ko, to sai kuma nan a cikin sharhu sunna sai ka ji wannan mas'alar bagawi ya dauko maka ya ce maka maliku ya ce sunna ce to kaga akwai bambanci tsakanin abin da ka ji anan an danganta wa malik da abin da ka karanta a cikin littafan mutaakhirina kun fahimci mas'alar yanzu to ga bayani akan ta sai ya ce ta iya yiwa ka ji haka ko wa maraddu zalika abin da yake kawo haka annal muallif rahimahullah yanqulu min kutubil awaili shi bagawu yana daukowa ne daga littafan malaman farko alladhina kanu yahrisuna ala naqli ara'il a'imma wa dhabtiha wadanda malaman farko da suke ruwaito maganganun malamai su suna da matukar kwadayin su dauko ra'ayoyin malamai yadda ra'ayin yake keke da keke da kuma isar da su da kiyaye su yadda suke ko kun fahimci magana tun daga nan yanzu ka fara jin dalili na farko sai a ce maka maliku ya ce runguma hannu a sallah makaruhi sai a ce maka maliku ya ce haka wannan magana haka take a cikin tafan malaman fiqh to amma in ka zo nan ciki sai kuma ka ga an ce maliku ya ce sunna ce runguma hannu a sallah to yanzu kaga me zai dauke ka sai ka dauka cewa a rage ne bashir da yake asali bashir da yake asali sai ka ga cewa ai maganar da ka sani ga malik ta sha bamban da abin da ka gani anan to kai abin da zaka dauka sai ka ce to ai wannan sabon littafi ne tunda kai a wurin ka sabo ne to tarihin ka ne ya samu tangarda shine wannan littafin yana daukowa ne daga tsofaffin littafai misali yanzu shi bagawi idan zai ce maka maliku ya ce ko zai dauko daga abin da maliku ya rubuta da hannun shi me risala ko idan zai ce maka maliku ya ce yana daukowa ne daga na bayan baya shi ma kuma in ya dauko maiwa magana ya sauya salon yadda take to dan haka sai zama kafin ta kawo gurinka ta sauya daga yadda take to sai kaga bagawi ya ce maliku ya ce kaza sunna ne me iziya kuma sai ya ce maka maliku ya ce kaza bid'a ne to tayu kaga haka ko sai malam ya ce maka to abin da yake jawo haka abubuwa ne da dama daga cikin su shine me shi yana daukowa daga tsofaffin littafai na da ne waɗanda su suna ruwaito maganganun malamai ne keke da keke ba sa canzawa kai kuma kana daukowa ne daga littafan mutaakhiri ne wanda yake su kuma suna canzawa wanda a dazu ne muku bayanin irin haka a hadisi to a fiqhu ma haka yake faruwa yanzu maganganun da kake gani a ce maka maliku ya ce maka ruhi ne a runguma hannu a sallah maliku ya ce maka ruhi ne a yi du'aul istiftahi maliku ya ce maka ruhi ne a daga hannu a sallah kaf in ba wuri daya ba ba inda zaka samu maganganun a muwatta in ka bude muwatta sai kaga akasin haka suka ce to me yake faruwa a cikin muwatta Imam Malik ya ruwaito ana daga hannu a sallah a wurare biyu wurare uku wurare hudu kashi kuma sun ce maliku ya ce ka ji dalili na farko daga cikin dalilan da yake kawo sabani ko dalilin da zaka zai sa ka rinka jin sabani tsakanin maganganun da ka sani da waɗanda zaka rinka ji anan mu tsaya mu tantance kenan wannan yana nuna mana nagartar maganganun da bagawi ke daukowa yana kawo a cikin wannan littafin don shi yana daukowa ne kai tsaye kai kuma fa kana daukowa ne daga inda daukowa kafin ta iso gare ka ta sauya salo Sheikh Usman ya zargi dewa daga cikin malamai waɗanda suka zo daga baya akan irin wannan dabi'a yace ba daidai bace har ya buga misali da littafin Wansharisi littafin Al-Mi'yarul Mugharrab wanda wannan littafi yace fatoyi ne na manyan malamai amma yace kafin a kawo ga rubuta su a irin wannan littafin yace duk sun sauya daga yadda malaman suka yi su saboda kokarin kowa yana so ya bada fatawar malamin amma da nashi kalmomin ba da kalmomin da ya karbo ba to su ko malaman fiqh kamar lauyoyi ne da alƙalai lauya in abokin rikicin ka ya dauki lawaya sai ka ji ya ce I put it to you, to in yace maka I put it to you dinan kai ba lawaya bane, to ya saka ka a matsala ko kuma zai saka ka a matsala, ma'ana zai lakkana maka wata kalma ka ce wani ya zage ka eh da waɗannan kalmomi ya zage ka, sai ce nazo wucewa ne da mashin sai ne Boris, sai ce shagewa ne, sai ce maka yanzu wannan zagi ne, sai ka ce eh, sai ce wa alƙali ranka ya dade na gama mishi tambayoyin, sai ce a je a dauko malamin al'adun Hausa daga jami'ar kaza, yanzu in mutum ya Boris da mashin wani ya ce mai shagewa ne da Hausa, zagin shi ya ko ya ban shi yayi a ba kai ake tambaya ba, daga jami'a ake magana, ina ga ma yadda ake kotu ne, sai professor a harshen Hausa sai ya ce a wannan a al'ada Hausa yabo ne, sai ya ce je ka ka rubuto wa kotu kuma ka sa sunanka ka sa hannu ka kawo dalilanka a kwarewarka na harshen Hausa, sai zo sai kawo, sai ka ji wannan lawyer ya gabatar cewa mai shari'a daga jami'ar Bayero sashin harshen Hausa da al'adun Hausa ga irin rahoton da suka kawo, sai miƙa kofi sai rike kofi, to kai kuma can ka kafe akan cewa zagi ne, sai a ce to ga masana, to a ƙarƙashin abinda masana suka faɗi a ƙarƙashin haka alƙali zai hukunci, don haka sai alƙali ya ce ya kori shari'arka dan ya gane cewa kai soko ne, an yabe ka ne amma saboda baka jin Hausa ka ce an zage ka, dan haka ya kori shari'a. Ko kun fahimta jama'a? To kaga ashe yadda kake ganin magana ko daga zarar ka canza yadda ta zo, to za a samu matsala. Wani yaro dan Kaduna wanda mafi yawancin ire-iren su da aka haife su a JRA ba sa jin Hausa, ya haɗu da ni ya ce wai ya ji ina ce wani kwallon shege, to ai wannan zagi ne, sai nace bagwari ne kai, kwallon shege in aka ce da Hausa kalma ce da tana iya zama yabo kuma tana iya zama suka da gwargwadon inda aka kawo ta, ce wani ai kwallon shege ne, inda wani ne, to kaga yana da kyau ashe in kai yare ka iya literature ka iya sanin al'adun yaren, yana da alaka da abubuwa. A takaice abin da nake so in gaya muku a nan shine ba a bada labarin maganar malami da sabanin kalmomin shi, in ka bada labari magana za ta iya sauyawa, misali malami ne sai zo ya ce maka sharuɗan sallah sune tsarki, shigar lokaci, misali sai faɗi wannan misali kawai, yace sharuɗa daga cikin sharuɗan sallah tsarki da shigar lokaci, da kai kaje sai ka ce malam ya ce wajiban sallah tsarki da shigar lokaci, sai a ce a malam ce wai sharuɗa, sai ka ce a to duk me, sai a ce a sharaɗi daban wajibi daban, sharaɗi shine wajibin da ake kafin a shiga sallah, wajibi kuma shine abin da ake dole bayan an shiga sallah, haka ba ɗaya bane, saboda haka in kai ba alƙali bane ko kai ba lawyer ba ko in shari'a ta kama ka ko kar ka je ka tsaya, musamman shi abokin husuma kan ya dauki lawyer, kai ma ka dauki lawyer ya je su fahimci juna su yi yaran juna, in ba haka ba lawyer in ya lakkana maka wata magana ka faɗa ƙarshe sai a ce ayi shari'a aje a yanka ka, sai ka ce a to ai ina da gaskiya, ce kana da gaskiyan ka faɗi kaza, kai baka san ma'anar kalmar ba, saboda haka ku kiyaye. Bagawi yana ɗibowa daga littattafan malaman ne, misali Musnadul Imam Ahmad, Masailul Imam Ahmad, waɗanda Musnadul Imam Ahmad littafin Imam Ahmad ne, sai ɗibo maganganun Ahmad daga nan, Masailul Imam Ahmad wanda ɗan shi Abdullahi ya rinka tambaye shi ko kuma almajirin shi Abu Dauda ya rinka tambaye shi, sai ɗibo maka daga nan. To kai kuma sai ka tafi littafin Al-Mughni na Ibn Qudama wanda mutaakhirun jiddan, sai ka je kana ɗibo maganganun Imam Ahmad, sai aka rinka samun karo, sai ace to ai kai kana ɗibowa ne daga littattafan waɗanda labarin labarin labari, shi ko yana ɗibowa ne daga alƙalamin mai littafin. Jama'a kuna fahimta? Kaji dalili na farko da in ka ji muna karatu mun ce maka Imam Malik ya ce kaza, karka zo ka ce a ai wannan magana ba san ta a Malikiya ba, a kai kana ɗibowa ne ko kana karanta littafan malaman baya baya ne, mu kuma malamin mu Imam al-Baghawi yana dibowa ne daga kutubil awail الذين كانوا يحرصون على نقل آراء الأئمة وضبطها بخلاف صنيع كثير من المتأخرين الذين يدونون في كتبهم المسائل التي تضافرت ونن تضافرت نبا نضافرت با التي تضافرت جهود كثير من علماء المذهب عليه يتشينا إبواني دقل لتتفهم علمي نفرقو sabanin irin aikin da ƴan baya suka yi waɗanda suna rubuta masaloli ne a cikin littattafan su waɗanda sai da malaman da suka zo a baya suka yi aiki akan maganganun mana suka sassauya su daga yadda suke jama'a kun ji dalili na farko kuma kun fahimci dalili na farkon to an samu karo tsakanin maganar da ka sani da maganar da zaka ji mun karanta daga Imam al-Baghawi to ka fara hasashen cewa maganar da ka sani din nan akwai matsala don wannan ya dauko daga asali ne jama'a kun fahimta da kyau wa rubbama kana qaulul imami ala khilafiha to sai malan yake cewa ta yiwu kuma sai a samu maganar da limamin ma yayi ta sabawa abinda su mutaakhirinan suka bada labari me yasa ta saba saboda an rage mata karfi wajen bada labari an ta caccanza mata salo da jumloli jama'a kun ji wannan wa kad yakunu maraddu zalika ila anna lil imami fil mas'alati al wahida aktharu min qawlin fayakhtar wahidan minha kun ji dalili na biyu ta iya yiwa shi limamin shi malamin yana da maganganu biyu ne kai an rubuta daya ita ka sani shi kuma Imam al-Baghawi ya ruwaito daya to kaga in aka hada su dukkan su aka danganta zuwa ga limami daya to sai aga sun zama sabani malamin da yafi kowa yawan haka a duniya cikin limamai shine Imam Shafi'i saboda dalilai biyu dalilin farko shine Imam Shafi'i ya ainihin zauna manyan garuruka guda biyu waɗanda kowane gari ya haifar mai da tasiri da gwargwadon yadda garin yake ka ganni yanzu da ka ganna karatun nan yanzu da Gombe za a aje ni ba irin wannan salon zan bi ba irin wannan tafarkin karantar da littafin zan dubi yaya mutanen garin suke kawai sai in tsara irin yadda ya dace musu to kenan zaman mai karantarwa ko mai da'awa a wuri yana da tasiri da irin salo ko nau'in yadda yake fatawa ina son ku fahimci wannan da kyau sakamakon haka Imam Shafi'i ya fara zama a ainihin wato kasar su ta Baghdad sannan daga baya ya dawo kuma ya zauna a kasar Masar shi yasa sai ka ji an ce qala Shafi'i fil jadid qala Shafi'i fil qadim tsohuwar maganar Shafi'i yana zauna a gari kaza kaza tace tsohuwar sabuwar maganar Shafi'i yana zauna a wuri kaza kaza tace dalili na farko kenan sauyin gari dalili na biyu shine samuwar kayan aiki da yanayin bincike da ƙara zurfin ilimi Imam Shafi'i wata ran yana cikin karantawa sai ya ga tuntuban harshe wanda bai kamata a ce yayi shi ba sai ya rufe makarantar sai ya tafi sai ya je ya zauna shi kadai a cikin larabawan ƙauye yana bin su yana jin yadda suke larabci sai da ya shekara 5 a wannan shekaru 5 ya rufe makarantar ne ya daina karantawa to da ya dawo sai zama yanzu yana da malaka lugawiyya alqawiyya yana da larabci mai karfi fiye da da yana da irin yadda zai bincike da fadada abubuwa fiye da da a cikin shekaru 5 dinnan kuma wasu littattafai da kayan aiki sun karu sannan ga canjin yanayi ga abubuwan gari da ya faru sai yazo fatoyin shi sai suka rinka canzawa to kaga irin wannan yanzu misali a cikin mazhabin Shafi'iyya zaka ji sun ce sunna ne ayi al-qunuti a sallar asuba kullum kuma sunna mai karfi idan ka ki da gangan sallar ta baci idan ka ki da mantuwa sai kai ba'adi sai kai qabli sai kuma wata magana sai ka ji an ce a cikin mazhabin Shafi'i yin al-qunuti a sallar asuba mustahabbi ne in kai yayi in ba kai ba kuma ba komai sai ka ga an ce a cikin mazhabin Shafi'i yin alqunuti a sallar asuba bid'a ne, in kai ka muna na ko da ba a cewa sallarka ta baci. To kun ji matsala ɗaya fatawa uku. To yanzu irin wannan yakan faru ne sakamakon shi malamin yana da maganganu guda biyu, kuma waɗannan maganganu irin sun an samu sabanin yadda a ƙasar mu. A ƙasar mu aka ji malami ya ce kaza, bayan shekara kaza yayi wata fatawa sabanin haka, sai mutanen ƙasar mu sai su fahimci cewa ai bai kware da karatu bane. Amma a duniyar ilimi, in aka ji malami ya sauya fatawa daga yadda yake fatawar, in dai ba mai son zuciya bane, sai a ce yana nuna tsananin tsoron Allah shi. Shine a can ga abin da ya sani a lokacin, daga baya ya zo ya ga wani abu sabanin haka, dan haka kawai sai ga abin da ya dace gare shi shine ya faɗi abin da yanzu ya ga ya dace. Meiwa ba lalle ne ya tudo ya taba yin fatawa a baya sabanin ta ba. Dan haka yanzu in ya tashi kawai in aka ce algawatu malam, ina hukuncin aka daura aure kaza kaza, sai ce babu aura. Shikenan sai ya shiru, sai wani ya ce akar makalla, amma shekara bakwai da ta wuce kana wa'azi, an yi maka tambaya irin wannan ka ce kuma akwai aura. Wani lokacin har sai ka ji ya ce to in dai ya tabbata na faɗi haka, sai wani ɗalibi ya ce tabbas ka faɗi haka dan ni ne ne tambayar. Sai ya ce to gaskiyar lamari na bar wannan fatawar, to wannan da na faɗi yanzu ita nake akai. To a Najeriya ne sai a ce to kun ga karatun shi ba tabbas, yau ya ce kaza jibi ya ce kaza, to wallahi ku kauce. To amma a duniyar ilimi ko, sai ce wannan yana nuna malamin yana da tsoron Allah, kuma malamin yana da muwasalatul ba'as wal munaba, yana ƙara bincike, yana ƙara tattaunawa da malamai. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? To kun ji dalilai biyu manya da suke sawa ka iya samun bambanci tsakanin maganar da bagawi zai kawo a sharhus sunna da wadda ka sani. Dalilin farko shine shi ya dauko daga littafin asali na malamin, kai kuma ka dauko daga littafin da ya ruwaito. Dalili na biyu shine yayu malamin ne asali yake da maganganu guda biyu, kuma duk malaman fiqhun nan ko ana samun suna da maganganu guda biyu akan wasu masaloli da dama, saboda mutanen kirki ne masu tsoron Allah. Idan suka ga yanzu na faɗi kaza, daga baya na ce kaza, ai na kawo muku misali jiya, Imam Malik aka ce algatu malai, ina hukuncin mutum na alulayi tsefe yatsun kafa, sai ce wannan ba wani abu bane da za a matsa mutane, ku rabu da mutane kawai ba a yi. Sai sai almajirin shi ce algatu malam, mu mun samu hadisi da abokin kalaifi ya karantar da mu a Masar gashi. Imam Malik yace ban taba sanin hadisin ba, amma hadisi ne mai kyau. Abdullahi ibn Wahab yace da jama'a suka taru sai naji Malik na cewa kai ku rinka tsefe yatsun kafafuwan ku a alwala. To yanzu wancan da ya ji waccan fatawar makon da ya wuce, ya zo aikin hajji, ya zo umara, ya zo ziyarar masallacin annabi, ya koma kasarsu. In ya je kasarsu ne zai ce Maliku ya ce game da tsefa ya zuwa alwala ba a yi, wannan kuma da ya iso yau ya jifa, sai ce Maliku ya ce ana yi. Wannan shi ya sa dole ita kanta mudawwana ko Asadu dan Furat sai da ya rinka cancanza ta, saboda an rubuta ta an tattara ta tun Malik na da rai, tattaruwar fatawoyin shi ne. To kuma yana nan da ran dan Kasim ya dawo gida Masar, sai wata matsala ta faru, sai ga abin da ke cikin mudawwana bai gama gamsuwa da shi ba, sai sake rubuta Imam Malik akramakallahu bayani dangane da kaza, sai Imam Malik ya sa alkalamin shi sai rubuto mai, ana karanta ta sai kuma a ga ta saba da abin da ke cikin mudawwana, sai kaga sun sake canza abin da ke cikin mudawwana. Jama'a kuna fahimta waɗannan abubuwan da kyau? Da haka duk sanda kaga muna karatu nan mun ce Maliku ya ce, Shafi'i ya ce, Wana ya ce, in kaga an samu sabani to kaji ɗayan biyun dalilan. Jama'a kuna fahimta? Allah madaukakin sarki ya taimaka. Sai mu koma sama cikin karatu. Malam ya ce wa yahki adillata kullin minhum bi shay'in min at-tafsili. To sa'annan kuma idan imamu al-Bagawi ko idan ya kawo maganganun malaman nan waɗanda suka haɗu akai ko kuma suka yi sabani, sai ya bada labarin dukkanin dalilan kowane malami, kuma sai ya yi bayanin dalilan filla-filla in ihtajal maqamu ila tafsili, idan har wurin yana da bukata zuwa ga bayani filla-filla. Wa ahyanan, wani lokacin kuma yujmilul qawla fiha, sai ya faɗi dalilan a dunkule in lam yakun samata ma yad'u ila at-tafsil, in ya zama babu wani dalilin da zai sa sai an yi bayani filla filla. Jama'a kun fahimta? Wani lokacin kawai sai ya ce Maliku ya ce kaza, hujjar shi ita ce aya kaza. Wani lokacin sai ya ce Shafi'i ya ce kaza, hujjar shi ita ce kaza, saboda ya lura cewa ba sai an tsawaita bayani ba. Amma wani lokacin kuma fa wajen tabbatar da hujjar sai ya tsawaita bayani. Jama'a kuna fahimta? Duk waɗannan abubuwan fa ana baka analysis ne, ana yi maka bayani ne game da yadda littafin yake. Dan kar a zo wata matsalar kwaɗe jama'a sai ku ga za a yi kwana da kwanaki ana karatunta sai ka ce dama an faɗa. Jama'a mun fahimta? Wa rubbama rajjaha min tilkal ara'i, to wani lokacin kuma shi bagawi sai ya karkata akan daga cikin ra'ayoyin sai ya zabi wani ra'ayi sai ya fifita shi mastabana lahu sawabuhu, ra'ayin da ya gane shi ne daidai. Shafi'i ya ce kaza, Ahmad ya ce kaza, Abu Hanifa ya ce kaza, Maliku ya ce kaza, Sufyan ibn Uyainata ya ce kaza, sai ka ji ya ce ra'ayin da Auza'i yake akai shi ne daidai. Idan ya gano shi ne daidai din ba wai kawai da son zuciya ba, sai ya ce wa in kana ala khilafi madhhabihi, koda wannan ra'ayin ya saba mazhabin shi, allazi yantami ilayhi, wanda yake dangantuwa zuwa gare shi shine mazhabin Shafi'i. Al-Imam al-Baghawi kamar yadda muka ji a tarihin shi yana dangantuwa zuwa ga mazhabin Shafi'i. Me yasa? Saboda tsakiyar inda aka haife shi, a cikin malamai ne masu karantar da littafin Shafi'iyya. Duk mutum kuwa ibnu bi'atihi, ba yadda ka isa ka kauce wa yaran iyayenka ko karatu ko aqida ko dariqa ko mazhabar iyayenka. Sai ran da ka bunƙasa ko kaburin ƙasa, to ran nan ne sai ka ɗaukar wa kanka wani yare ko wata mazhaba ko wata aqida. Amma ka isa a haife ka tsakiyar Yarabawa, a tsakiyar Yarabawa a haife ka, ka shekara 15 kuma ka ce ba za ka yi Yarabanci ba, to me za ka yi? Zai yiwu? To malaman da aka haife ka a tsakiyarsu, misali warshi suke yi, yanzu dukkanmu da muka yi karatun allo ba wanda aka koya wa Hafs a karatun allo, duk warshi ne. Dukkanmu da muka yi karatun soro ba wanda aka koya mazhabar Shafi'iyya ko Hanabila, Malikiya aka koya mana. Me yasa malaman ƙasarmu, iyayen da suka haife mu, wannan shi ne abin da malamansu suke a kai? To duk abin da ka ji mu a yanzu sabanin wancan to daga baya ne, haka abin yake. Na haka Imamu al-Baghawi, malaman da suka karantar da shi tun yana karami Shafi'awa ne, don haka shi ma ya taso yana dangantuwa ga haka, ba laifi bane ko kadan. Amma ka san laifi shine a ce maka annabi ya ce sai ka ce to ai mu muna da maganar Shafi'i, dan haka ba za mu batta ba, to shine laifi. Dan haka in ka ce kai ba Maliki ne ba kai laifi ba, in ka ce kai ba Hanbali ne ba kai laifi ba, kana nan kana bin Hanbaliyar ka ko Malikiyar ka sai hadisi ya zo, to kar kai tawili, zaka ji haka game da Imam al-Baghawi. Yana nan ba Shafi'in shi, amma in mas'ala ta zo kuma sai ka ji ya karkata zuwa ga abin da yake da dalili, zaka ji karatu na musamman bayan wannan akan haka. Sai yake cewa illa annahu, sai dai kuma koda ya zabi matsala ɗaya daga ciki saboda ita ta bayyana mishi cewa gaskiya ko, to la ya takallafu at-ta'ana fi adillatil mukhalifi, baya kuntatawa kanshi cewa sai ya biya sassoke dalilan waɗanda suka saba mai a fiqhu. Haka ake yi. Me kai ka ɗauka? Kai ka ɗauki cewa za ka rinka yin sallah kana sakin hannu, kana da dalilanka? Wane ya ɗauki cewa shi zai runga runguma hannu? Ka san yana da dalilan shi? To in ka zo tattaunawa sai ka tattauna dalilanka, ka tattauna dalilan shi, ba sai kuma ka da ka zazzage shi cewa ai dama baya aiki da littafan fiqhu, ai baya kaza, ai baya kaza, ai ya rena malamai. A'a, kai yanzu dai ka gamsu da wannan? Ita ka karkata gare ta? To ana so shi kuma a babin adalci ka bayyana mecece tashi hujjar. Ko kun fahimta jama'a? Wannan yana daga abin da baban Tine yayi ya zalunci kanshi a zaman da yayi don ya goyi bayan sarki akan haka. In ya tabbata shi malami ne kamar yadda yake fadi, a daidai lokacin da shi yace ya san daga cikin waɗanda malaman fiqh sun amintu ai sallar juma'a kafin hantsi shikenan ashe su albani ba su suka kirkiro ba sai ya ce wannan abun akwai shi ba wani abu amma wannan fitina ce wannan neman jawo rikici ne wannan kaza sai ya kokarin rugurguza fatoyin su imamu ahmad da hadisan da su imamu ishaq da sauransu me yasa saboda kawai yana da bakar gaba da da'awar salafiya da su albani suke akai wannan shine abin da muke suka shi yasa mu kuka ga muna da saukin al'amari amma ana fassara mu da zafi shine mu mun rike ra'ayin mu amma mu ba mu hana kowa ya bi nashi ra'ayin ba amma baka isa ba kuma kace sai mu bar namu ra'ayin saboda kai kuma kace in ba mu bari ba ba za a zauna lafiya ba to sai a ce muna da tsauri sai mu ce kai kafi mu tsauri saboda kai bayan ka rike naka da tsaurin tsiya kuma kace dole sai wani ya bar nashi to waye fi tsauri mu da kai mu yanzu dille maman garin nan shekaru 30 da ta wuce na izala muna bin su sallah amma kaptin su suna sakin hannu a sallah ne tun a wancan lokacin har yanzu akwai wadanda sakin hannu suke a sallah amma muna bin su amma ba su da hadisi ko kwaya ɗaya daga annabi cewa a saki hannu a sallah mu mun san haka kuma a shekarun nan dukkan su ka kewaye su ka ambaci sunana har zauren gidansu naje ba wanda ya iya kawo min hadisi a cikin shekarun nan 30 sai dai kawo maganganu da abubuwa na san zuciya amma duk da haka zamu bi su sallah amma in suka mike cikin jama'a fa sai su ce waɗannan sun tsananta sun kuntatawa mutane su ha ku ne kuka tsananta baka da dalili kana yin abu kuma ka ce wanda yake da dalili ya bari ya dawo naka saboda haka a manhaji na ilimi dan hodiyo ya bayyana wannan a cikin littafin shi idan kai ka gamsu akan kaza da dalilanka to ka rike waɗannan abun to duk wanda kake so ya bar nashi ko dan hodiyo yace sai dai nasiha da irshadi amma ba tankwarawa da karfin siya ba amma su babantina suna zaune wai sarki yana cewa wai ga yan sanda nan da zai ce a yan sanda a bar mu mu malamai mu zauna mu tattauna mana kuma in ba dan yan iska bane me ya hana su su zo nan darul hadisi su zo mu tattauna nan mu ƴaƴan su ne mu kannan su ne mu almajiran su ne su zo mu tattauna mana me yasa sai sun fake da sarki dan a hana mu magana su a basu su yi magana dan haka da Sani Yakubu shugaban izala da shi da ainihin babantina in sun cika malamai muna gayyatar su 24 hours nan da ran da Allah zai dauki ran mu su zo ko bacci muke staso su zo za a tattauna su zo a tattauna in dai su malamai ne ba sai sun fake da sarki ba mu yanzu da'awar mu ba mu fake da wani mai mulki dan ya karfafi da'awar mu ba mun shirya duk abin da ka ji mun fada ka taho kai tsaye ka zo za mu tattauna da kai mun shirya ba ma neman sai wani ya sa bindiga za mu yi maka barazana a'a da ilimi da kanka za a zaunar da kai abinda muka faɗa gashi kai kuma me abinda ka faɗa so da haka zindikai daga cikin malamai irin su Sani Yakubu da irin su baban Tini su ne suke tsayawa a bayan sarakuna don su kare ra'ayinsu wa hal afsada ad-din illa al-muluk wa ulama'u su'in wa ruhbanuha ba waɗanda suka kashe addini sai miyagun malamai da masu mulki miyagu da kuma jahilai da ke son bautar Allah da jahilci dan haka darul hadisi salafiya an kafa ta ne don ilimi kuma kana da yancin duk abin da ka ji labari ka niko gari ka taho ba wanda zai dake ka ba wanda zai zage ka ka zo ka zauna tun ba mu gina darul hadisi ba dattijo ya taso daga nan cikin garin Zariya dattijo ne ya haife ni malami ne limami ne yace na sha jin kasusuwanka na wa'azozinka na san cewa baka da son zuciya cikin ku ƴan izala irin yadda kuke da son zuciya shine naji cewa kai ma ka ce taron suna ba kyau ko mecece hujjarka kenan sai na ce mishi Allah gafarta mala tunda na fahimci ga yadda yazo kuma na fahimci daga inda yazo sai na zaro lawwali da sani jawahirul ikhlas sai na ce Allah gafarta malam ku kuka karantar da mu a mukhtasar gashi mai mukhtasar ya ce wa yukrahu amaluha walimatan, an hana ayi harkar taron suna ko cin abincin ko walimar ko menene a matsayin tara jama'a. Nace gashi mai mukhtasar ya fadi, sai nace gashi mai sharhi mai sani ga abin da yace. Yace ma'anar haka shine ba a tara mutane a gidan, sai dai a dafa abincin a raba wa mutane ana fada musu sunan da. Nace Allah gafarta malam kaji hujjar mu, sai ce wallahi ya gamsu. Malam Ba'ari har shago na yazo ya same ni ina tela da buhunan littattafan shi, yau kusan shekara 20 da wani abu, yana zuwa yace kai na albani. Nace ni ne Allah gafarta malam. Yace to duk kun zama kahirai. Nace Allah ya gafarta malam haka haka duk kun zama kahirai. Yace fa wailil mushrikin alladhina la yutuna zakata, Allah ya ce azaba ta tabbata ga mushrikai saboda ba sa ba da zakka. Yace ba kwa wa'azin zakka. Nace to insha Allah malam mun tuba kuma zamu ci gaba dai. Sai yace to Allah ya muku albarka. Sai ya cire hular shi da rawanin shi, nasa aka damo mishi fura, aka gaso mishi tsire, aka kawo yace muka tafi, a daura shi a kan mashin shike. Wallahi abinda muka yi da malam Ba'ari kenan, in ƙarya ne mai yana kabari, Allah ne shaida. So ba matsala bace ta kace bari ka je kai amfani da wani. Yanzu wannan abin da su Sani Yakubu suka yi mana ya canza mana? Bai canza mana ba. Mutuncinsu ya zube, musamman shi Sani Yakubu da nafi kowa sanin shi a duniya, kamar yadda ya faɗi a kasar ɗin, sai na gane cewa ya koma ya zama malamfa da bai ƙauna Allah. Don malam Sani Yakubu ya karantar da ni ina Barewa College, yana daga cikin waɗanda suka ɗora mu akan wannan aƙidar. Amma kuma daga baya yazo ya zuke, saboda me yana son ya rike shugabanci a ƙungiya. To ku gaya mana, ku faɗa mana, haka ake malanta? Ba haka ake malanta ba. Baya nuna, shi yasa nake cewa mu yanzu anan makarantar ga irin fatawar da muka tafi akai, ga irin ra'ayoyinmu, ga irin mazhabin, ga manhajin da muka tafi, ba ma cewa gwamnati sai ta tursa sawana da ƙarfin tsiya don me? Ba ilimi kenan. Mu muna son ne da ilimi a canza ka kai da kanka ka gamsu. Yanzu duk wannan zaman da aka yi da wannan rudanin a fada, ƴan bokon cikinsu irinsu Salanke Dr. Bello, duk sai mutuncinsu ya zube, sai mu gane ashe ba su da ilimin na boko. Ina suna da ilimin na boko, su matsala allurar rigakafi ta dame su. Nan da aka kira farfesoshi, aka ce duk mai magana su zo, me yasa Salanke bai zo ba? Sai suka je suka fake bayan mai sarauta, kuma aka ce kar ai magana, amma su kuma suka yi. To kaga wannan sai nuna mana me kenan, babu adalci, babu harkar ilimi. To shi yasa ƴaƴanku suka fito suka ce to makarantun ma duk a rufa kafirai, suka yi ta auna muku bindiga suna kashe ku. Na rantse da Allah abin da ya faru a Maiduguri kenan. Ba su malam Ja'far sun ce za su karanta, su Albani sun ce za su karanta, su Muhammad ibn Usman, dukkan mu uku din nan muna da azuzuwa da muke karantawa, muna cewa a karantar da mutane. Malaman nan da sarakunan nan da ƴan siyasa suna ganin in an karantar da mutane akwai matsala. Da mu da su malam Ja'far din da sauransu, yaran suka tsine mana albarka, suka nuna mu kanmu ba su son karatun. Don haka a bar su. Yadda suke harbin sarakunan haka suke harbin mu. Suka ce to duk a bar karatun ma a koma gaba ɗaya a ci uban kowa. Wallahi ni'ima ce da Allah ya kawo muku mu. Za mu tara matasa mu ce musu a yi karatu. Ran da duk aka rasa wannan ni'imar, ko matasan bindiga za su ɗauka. Mu ma muka ce musu ba kyau su harbe mu. To kuma yadda kuke tunani wai a ci gaba da karatu amma a zauna yadda ake, wallahi ƙarya kuke. Wallahi ba zai yiwu a ci gaba da karatu. Kai yanzu a sanya wannan kafcecen littafi mujalladi 16 kuma ana karatu, ka ce wai har yanzu a zauna yadda ake? Ba zai yiwu ba. Jama'a ko jarida ce mutane ke zaune suna hira, aka kawo aka canza, tana canza hira wurin ko ba ta canza? To balle Qur'ani da hadisi jama'a. A zauna a zariyan nan a karanta Bukhari, a karanta Muslim, a karanta Nasa'i, a karanta Abu Dawud, a karanta kaza, kuma sai ku ce wai a ci gaba sallah yadda aka iya? Ina ba zai yiwu ba.
saboda haka daidai lokacin da ake cewa ayi karatu to a rinka lura in an yi karatun yoya za a yi ne kai ka shirya karatun ya canza ka koko ayi ta karatun irin wannan karatun da ake a cikin fada na ashafa
قال يا أتي القالي القالي يا لولي الله أنه لغرى في الشرع وبالمسألة هلاف بين العلماء
شي كانش ميكراتين بيجا أبن ديتي وكانش ببليواني
الله مروك كنسر كيكي آي جنهك إلا أنه لا يتكلف الطعن في أدلة المخالف
baya kallafawa kanshi shi dai ya tattauna ga inda ya karkata to ba zai ce kuma sai ya biya sassoki dalilan waɗanda suka saba mishi ba wannan a cikin babin da'awa suna kiran shi al-adab ma'al mukhalif fiqhul adab ma'al mukhalif mutumin da kuke da sabanin ra'ayi yaya zaka mu'amalance shi dan ra'ayin ku ya saba ba zaka ce shikenan a'a to amma kamar yadda nake cewa su suke neman fitina saboda jahilci kawai ba zai yi ka yanzu a zariyan nan sai ka tashi ka ce wai dole duk wanda ya tashi ya karatu wai dole sai ya bi ra'ayinka ba haka bane amma matsalar ya bi nashi ra'ayin kai kuma ka bi naka ra'ayin amma dai ya zama yana da dalilan shi shikenan kawai so mu yanzu ɗan salafiya ba cewa muke dole kowa sai yayi sallah irin tamu ba amma me dalilin da yasa muke sallah iri kaza me yasa muke aqida iri kaza in ka gamsu ka bi in baka bi gamsu ba fa zamu ci gaba da karatu zamu ci gaba da bayyana ran da Allah ya gamsar da kai ka bi abin da muka ce ran da Allah ya gamsar da mu mu binaka amma shikenan sai a ce a dole wai sai ka dawo wai sai ka bi kaza mallan yace wa hadha ghayatun fil insafi wal wara wannan ya kai matuƙa kenan wajen adalci da kuma taka tsantsan ko kuma da tsantseni ko da kiyaye abubuwa a bisa yadda suke ala anna lahu fi hadha alkitab to sai kuma mallan yace ala annahu fi hadha alkitab yanhu manhal muhaddisi ko da yake fa a cikin wannan littafi bagawi yana tafiya ne irin tafiyan malaman hadisi wa man nahaja nahajahu da wanda ya bi irin tafarkin su malaman hadisin min alfuqaha daga cikin malaman fiqhu to menene tafarkin malaman hadisi menene tafarkin malaman fiqhu da suka biye wa malaman hadisi fit ta'wili ta'wili da ainu fit ta'wili ala alhadisi sahih wajen dogaro da hadisi ingantacce wannan shine manhajin malaman hadisi ko da yake kaji bagawi shafi'iyul mazhab ko da yake kaji bagawi yana duban maganganun malamai ko amma yana bin tafarkin malaman hadisi ne da kuma malaman fiqh waɗanda suke bin tafarkin malaman hadisi wajen dogaro da hadisi sahihi wal akhadh bihi da kuma ruko da hadisi sahihi faqad sarraha fi bahth khiyar al itq min kitabihi hadha bi annahu mata sahha al hadith ta'ayyana al masir ilayhi wal akhadh bihi yace faqad sarraha Imam al-Baghawi ya fito qarara fi had fi bahth khiyar al-itq kama da bahasi na zaban yanci ma'ana ke baiwa ce kin yadda ki ci gaba da zama karkashin auren wani a matsayin ki na baiwa ko kuwa baki yadda ba to malaman fiqh suna da nasu maganganun annabi kuma yana da nashi magana to da yazo karkashin wannan mas'alar min kitabihi hadha a cikin wannan littafin nashi bi annahu sai yace amma sai dai fa kuma mata sahha alhadithu duk sanda hadisi ya tabbata ta'ayyana almasir ilayhi to dole ne a koma a bi wannan hadisin wal akhadh bihi kuma ai riko da shi asalin wannan matsala ita ce barira baiwa ce wasu mutane suka mallake ta sai suka zo tallanta wurin Aisha ko kuma ta zo neman Aisha ki saye ni in zama a karkashin kiki ɗan tani Aisha sai ta ce ta yadda amma sai su mutanen sai suka ce a mun yadda za mu siyar miki amma kuma har yanzu mu ne iyayen gidanta sai Aisha ta ga annabi sai annabi ya ce a wanda di ya ɗan tabawa shine uban gidan shi me yasa mutane suke kirkiro sharuɗa waɗanda ba su a littafin Allah in kai sharadi ba shi a littafin Allah ko ya kai 100 to sharadin banza ne dan haka Aisha ke siye ta alwala'u liman a'taqa to bayan da aka yanta barira to da tana da miji bawa ne to kun ji inda matsalar ta taso to yanzu wannan bawan sai annabi ya bata zabi in kina so ki ci gaba da zama a karkashin shi in baki so aure ya mutu to fatawa annabi kenan to sai aka samu wasu malaman fiqhu sai suka ce a a su fatawassu sabanin haka ce bai wannan tana karkashin shi a matsayin baiwa yanzu an yanta ta hajji yanzu matar shi ce in ya yarje mata ya sake ta in bai yarje mata ba shikenan hadisin annabi kuma ya nuna a da zaran yantuwarta to ta yantu daga zaman auren shi ma tunda da da aka hada auren an iya hadawa ba a nemi izinin ta ba don baiwa ce kawai sai a ce an hada ki aure da wani ko ta ce ba ta so aure yayi saboda baiwa ce to yanzu ta samu yanci to tana da zabin ta ci gaba da zama ko ba ta ci gaba da zama ba in ji manzon Allah to malaman fiqh kuma sai suka ce a ba ta da wani zabi to da bagawo ya zo sai ya ce ko da ike fa in hadisin annabi ya tabbata abin da ya dace abi hadisi ko kun fahimta jama'a gashi a kasa sai malan ya ce qattar sama bizalika khatta ko khattai imamihi haka haka da imam al-bagawi yayi ko to ya bi takwal limamin shi ne ash-shafi'i rahimahullah ta'ala al-imam ash-shafi'i alladhi yaqulu fi ar-risala imam ash-shafi'i a cikin littafin shi na usul al-fiqh mai suna ar-risala faqara a cikin faqara ta 598 ta haqiqin ahmad shakir kenan imam ash-shafi'i yace wa amma an nukhalifa hadithan ar-rasulillah thabitan anhu kun ga a ce mu saba wa hadisi daga manzon Allah wanda ya tabbata fa arju Allah yu'khadha zalika alaina insha Allah muna fatan in Allah so ba za a kama mu da haka ba mu saba wa hadisi sahihi mu mun san ya tabbata Imam Shafi'i yace muna fatan kada a kama mu da laifin haka walaysa zalika li ahadin dan bai dace wani haka ba walakin qad yajhalu ar-rajulu sunnata sai dai kuma mutun yakan jahilci sunna a lokacin da zai yi fatawa fayakunu lahu qawlun ana lahu qawlun ne fayakunu lahu qawlun yukhalifu haka ko sai ya zama yana da wata magana wadda yayi wadda ta saba ma sunna saboda ya jahilci sunna jama'a kuna fahimta da kyau sanda kake fatawa kaza ashe akwai wata sunna baka santa ba sai ka saba mata kun ga ba da gangan bane la annahu amada khilafaha ba dan yayi gangancin ya saba wa sunnar ba wa qad yaghfulu almar'u ko mutun yana iya gafala ka sani a lokacin fatawa sai ka gafala wa yukhti'u fi at-ta'wil sannan kuma mutun yakan yi tawili yayi kuskure a wajen tawili a wajen fassara wannan yana kawo uzurorin da ke iya sa musulmi ya saba ma sunna ne kawai waɗanda ake karbe shine na farko ka bada fatawa baka san hadisi ba to wannan uzuri ne na biyu ba da gangan kai ba na uku ka sani amma lokacin fatawar ka manta na hudu ka sani amma da ka zo fassara hadisin sai fassara sai ka kuskure ta to duk wanda ya fassara hadisi da wannan ko aka samu kuskure ba a zarge shi amma Shafi'i ya ce muna ji muna gani annabi ya faɗi mun fahimta mun sani mu saba ya ce in Allah so ba mu fatan a same mu da haka to kaga bagawi idan ya kasance haka to sai a ce walillahi darru alherin Allah ya kai mishi domin kenan barewa bata yi gudu ɗanta yayin rarrafe ba haka ya kamata mu kasance na'am mu rike mazhabanmu amma ran da muka ji annabi ya ce kaza sai mu dawo mu bi na annabi wannan shine abin da yake daidai zan dawo in nazo karkare wannan share fagen yana daga cikin abubuwan da zan tattauna mana ba wanda ya hana ka kai aiki da risala ko askari ko qurtabi ko mukhtasar duk duniya ba wanda yace karka aiki da su ci gaba da aiki da su ci gaba da karantawa mu ma muna aiki da su muna karantar da su amma ran da kai karo da hadisi mai risala ya ce idan ka taso daga sujuda ta biyu a sallah sai ce faqum kama anta ka miƙe tsaye kamar yadda ka taso wala tarji jalisan karka koma ka zauna yanzu yana cewa kakkai jilsatul istiraha kenan sai ya ce a hadisin jilsatul istiraha gashi nan a cikin Bukhari gashi a cikin Abu Dauda da Nasa'i da Tirmidhi da Ibn Majah da Musnad al-Imam Ahmad daga annabi to za a yi sai wani ya ce ai sai da annabi ya tsufa sai a ce a wannan ƙarya ce ba inda aka ruwaito, domin samari ne suka ruwaito annabi nayi, kuma suke tafi suna yadawa a duniya cewa annabi ya ce musu su yi. Dan haka jilsatul istiraha sunna ce, ba sai an tsufa ba. Kuma to ai mai risala ya ce kada a yi, sai a ce a'a, mai risala ya ce kada a yi, amma annabi ya yi, to dan haka za mu yi. To shikenan fa. To sai wani ya ce, ah, to yanzu kun zagi malaman fiqh kenan, to yanzu kun ƙaryata, yanzu kun ce fiqh ba sani ba, yanzu kun fi su ilimi. Sai a ce a'a, mu dai yanzu da hadisi muke aiki, kuma ita ma risala muna aiki da ita, amma duk inda muka ga magana ta ta sabawa magana annabi, ba za mu bi ba. Misali annabi sallallahu alaihi wa sallama idan ya sallar la'asar, sai ya shiga ɗakin kowace mata shi cikin mata tara, ya zauna da ita, in yana da bukata ya matsu kusa da ita su tattauna, ya rungume ta, ya duk abin da zai sai ya fice. Da mai iziya ya zo sai ya ce, in kana da mata biyu, ɗaya Aisha ɗaya Hafsa misali, to ranar girkin Aisha ya ce, in kana bukatar hularka ko leka ɗakin kankai, sai dai ka tsaya dokin kofa, mi komin hulan nan, in ta ɗauko koriya ka ce mm-mm, shudiyan nan, in ta ɗauko ka ce mm-mm, mai zanen nan, kar ka sake, ya ce ka shiga. Sai ya ce, to kaga wannan magana mai iziya kuskure ce, amma ga aikin annabi, don haka za ka iya shiga ɗakin wata matar. Iyakata kenan. Na biyu sai a ce, mai iziya ya ce idan ka auro ‘yar mai kuɗi, ka auro ‘yar talaka, to kowace sai ka ci da ita da irin cimar gidansu. ‘Yar mai kuɗi suna cin taliya da indomi da bankararrun kaji da ice cream da yogurt mai sanyi da ruwan fridge, ana kunna musu generator sai ka rinka yi mata haka. Ita kuma ‘yar talaka an ɗauke wuta, stabilizer ya fashe, transformer ba wuta wata shida, sai ka bar ɗakin ta haka. Me suke kunnawa a gidansu candle? Me suke ci? Tuwon masara datsa, miyar kuka lami, sai ka ci da ita. Haka karatun yake a cikin iziya. Sai a ce a wannan ya saba ka'idar adalci da Qur'ani da sunna suka bayyana. Dan haka ba za mu ɗauki maganar iziya ba, za mu ɗauki maganar annabi sallallahu alaihi wa sallam. Jama'a kun ji abin da muke kenan fa. Yau shekara 30 suka ɓata sunanmu, suka ce muna zagin littattafan fiqhu, mun rena, mun ce mun fi su ilimi, mun ce kaza, suka yi ta aran bakinmu, su ne mana ainihin sharri. Ya kata kenan. Kuma duk in ka kewaye su a Najeriya masu mana wannan sharrin, ko babu ɗaya daga cikinsu da za ka samu yana karantar da littattafan fiqhu a inda yake. Ƙarya suke kawai, sun fake da littattafan fiqhu ne, saboda me? Saboda kawai su ɓata mana suna. A makarantar nan muna karantar da risala, muna sharhinta, muna sanyawa a cassette, ko ina kasusuwan na yaduwa, dukkan waɗannan da ke suka ka je ka same su, ka ce za ka yi karatun risala wurin shi, in ma yana da lokaci ka je ka gani zai karantar da kai risala. To dokin mai baki ne kawai ya fi gudu. Saboda haka hakikanin al'amari a tsari na ilimi, kai aiki da duk mazhaba, ka ba wanda ya hana ka, ba wanda ya taba cewa aiki da mazhaba bid'a ne, amma rike mazhaba ɗaya ka ce duk wata mazhaba a duniya ba daidai bace wannan ƙarya kake, babu wannan a karatu. Ko su malaman fiqh ba su faɗa haka ba, cewa suke idza sahha alhadith fa huwa mazhabi, hadisin ya tabbata shine mazhabi na. Sannan Imam Malik yana dabdazin rasu, ya tattaro almajiran shi suka kewaye kabarin annabi, yace musu na shekara fiye da 40 ina karantar da ku, to kowane mutum ana iya daukar maganar shi wani lokacin ana tunkudewa, yace illa sahiba hadhal qabri, sai mai wannan kabarin ya nuna kabarin annabi, yace shi duk maganar da ya fadi dauka ake. Saboda haka jama'ar musulmi, mu kunji ta farke mu, mun yadda da littafan fiqh kaf muna karantar da su, don mu ba mu da kara ta ƙarya, ba mu da munafinci, ba mu da dungu. Wallahi in ba mu yadda da littafan fiqh ba ko wannan maganar ba za mu faɗe ta ba. Haka take tintini, ba daga baya ne muka same ta ba, ba daga baya muka canza ba, haka kuma muke insha Allah har abada. Amma ba ma rike su kam a ce ga hadisi ya zo mu ce mutu kara ba, ka ji yadda na faɗi jiya, duk matsalar da muka rike ta ko, to hadisi ka iya raba mu da ita, hadisi na zuwa ya ce wannan abun ba daidai ba ne, sai mu bari. Wannan shi ne dalili. saboda haka muna kiran ku jama'a zuwa ga wannan shine manhaji kuma mazhabi na ahli sunna. Allah madaukakin sarki ya datar da mu. Summa innahu lam yukhli kitabahu min tafsir gharib alhadith. Jama'a kun da yaji fa karin bayani na littafin ko? To kuma littafin nashi bai kyale shi haka ba ba tare da fassara kalmomin hadisi ba, su ake kira gharib alhadith. Gharib alhadith wani ilimi ne da malaman hadisi waɗanda suka kware da larabci suka zauna suka tsara shi, saboda maganganun annabi wani lokacin ba yana yin su ne da ma'ana ta larabci ga magariba. Wani lokacin in annabi ya magana yadda kake fahimta sai kaga sabanin haka ne, to sai malamai suka ce to su sun kware da larabci kuma sun kware da larabcin annabi, sai ne suke rubuta littafai gharibul hadith. To wannan littafin jama'a in ya kawo maka hadisi yake ce maka al arwahu junudun mujannada, to yanzu kalmar mujannada ba a saba jinta ba, sai ce maka asalinta a larabci kaza ne amma a hadisin nan ga yadda ta zo. To bai kyala littafin nashi haka ba, yana yana fassara maka waɗannan wa ifa'ihi haqqahu min ash-sharh wal bayan, da kuma baiwa irin waɗannan kalmomi baki wato haƙƙin su na sharhi da kuma bayani. Duk kalmar da ta zo a hadisi wadda take da dunkulalliyar ma'ana ko kuma ma'anarta sabanin yadda ake iya fahimtar ta ko, sai ka ji ya fassara maka ita ala tariqati ahli lugha, a bisa tafarkin malaman larabci min zikri al-ishtiqaq, ya nuna maka asalin kalmar daga ina ne root dinta, daga ina aka tsago ta, wal istishhad bin nadha'ir, sannan sai dubo maka irinta sai zo ya kafa maka hujja da cewa baka ganin kaza. Misali jama'a hadisin Abdullahi dan Umar wanda al-Imam Abu Ishaq al-Harbi yarwaito a cikin littafin gharibul hadith, Abdullahi dan Umar yace kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya'jinu ala yadayhi ya'tamidu idha qama, manzon Allah ya kasance kana ya'jinu ya kasance yana dunkula hannun shi ya'tamidu ala yadayhi sai dogara akan hannayen idha qama. To yanzu wannan hadisin lokacin da ya bayyana mana a garin nan sautsayi da yawa sai yasa sai mu gane zubewar wasu malamai, sai wani malami sai ya ce ya duba munjid ya duba qama, sai mu ce a'a ai kalma in ta zo ba kuwa a hadisi ba a duba qama, ana duba dictionary ne na malaman hadisi. Ka san shi sai ce shi bai sani ba, kai karatun hadisi sai ce wai tun a haya Islam ta katsina, sai ya ce kai da Allah wa yake magana haya Islam ta katsina, ane maka magana littattafan ilimi masu zurfi, kai dan secondary wa yake magana ka zunubin masu karatu, to ba zunubin masu karatu bane, yazo ana magana ilimi ka zo ka ce wai secondary, kai secondary makaranta ce da zaka mai da ilimin da ka samu ya zama marji'i, masu degree daya ma kana ganin ana hararar su ana magana ilimi. Kasan gharibul hadith a to gharibul hadith anan ake dubawa. To waɗannan irin littattafan su sai su dauko maka sai su ce kalma kaza, sai su ce ta zo a cikin hadisi kaza amma da ta zo ma'anar ta kaza, kalman nan ta sake zuwa a hadisi kaza da ta zo ma'anar ta kaza. Wannan littafin da nake ishara jama'a shine littafin gharibul hadith wallafar al-Imam Abu Ishaq al-Harbi, ka ganshi mujalladi biyar ne juz'i 15 gharibul hadith wallafar al-Imam Abu Ishaq al-Harbi al-Majrin Imam Ahmad ibn Hanbal, yau shekara 1200 da rubuta littafin ko kana da shi ɗaya kenan. Yanzu da ya kawo wannan hadisin da yazo fassarawa sai yayi irin wannan abin da ake magana, sai yace maka asalin kalmar daga ajana ya'jinu ajnan, ajana ya dama kullu, ya ajinu yana matsar kullu, ajnan matsar kullu. To dubi in ana matse kulli na kokoya ake matse shake hannu ya haka ko, sai yace to da Abdullahi dan Umar yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya ajinu, yana cewa manzon Allah na dunkula hannun shi kamar yadda mai damun kullu take yi, ya atamidu ala yadayhi sannan sai dogara akan hannayen idan kama idan zai tashi, kaji hadisin ke. To yanzu irin wannan aikin ko, to bagawu ya hutar da mu kun gansu dirka dirkan littafai ne fa malamai suka rubuta akan wannan harkar jama'a dubi al-mujarrad li lughati al-hadith gashi wane ne ya rubuta wannan al-imamu abu muhammad abdul latif ibn yusuf ابن علي ابن محمد ابن علي البغدادي المعروف بابن اللباد ابن اللباد مالم حديثي ne kuma ya kware da larabci ya rubuta wannan lugga kalmomin da suka zo a hadisi ba a saba jin su ba su yake fassarawa Abu Ishaq al-Harbi ya rubuta wannan kamar yadda na gaya muku sannan sewa sai garibul hadith na al-Imam Ibn al-Jawzi mallan Abdurrahman gana shi sannan sewa sai ibn qutayba ad-dinawari gharibul hadith duk waɗannan sune malamai ke aiki da su sai wa al-gharibul musanna na al-imam abu ubayd al-qasim ibn sallami waɗannan sune dictionary da ake duba kalmomin hadisi ka mallaki waɗannan littafan kana karanta su ka san ma'anarsu ma tukuna ka san bambancin su da ordinary linguistical dictionary ko kuwa kawai zaka je ka dauko munjid dictionary na kristoci roman catholic kazo kana fassara mana hadisi da shi so mas'alan nan hakikanin al'amari wato ta wuce da dukkan mutane suke tunani jama'a kamar ƴan boko ne lauyoyi sai su ji kawai wani ya nemi su shishigi a cikin harkar su kamar likitoci ne sai wani ya ji su nemi shi shishigi a cikin harkar su shine sai a ce muna rena malamai mu mun san ba su amsa sunan malanta ba dan ka amsa sunan malanta baka shiga abin da ka san baka sani ba saboda Allah ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu kar ka shiga abin da baka da ilimi duk wanda zaka tambaya in yazo yana zakewa wai kai da ka sanya mana littafin Umdatul Ahkam kana karantar da mu wai kai karatun hadisi ne a ina kai karatun hadisi menene a bayananka da ayyukanka ke nuna mana ka karanta hadisi ko kuwa kawai kai lugal arabiya ka iya lugha kawai da haka kake fassara mana dole ne ka zo kana ta karo da masana kuma ka ce kai ne kake da gaskiya kuma kai ta kawo fitina likita yazo ya bada magani ya ce ga maganin da za a amfani da shi pharmacist ya yadda da wannan magana nurse din su bayar sai aje a samu wani ya karanta geography in ya duba ko sai jefar yace kariyar banza fiya fiya ya kamata a sha saboda me saboda shi maganin kwari ya sani ko kun fahimta jama'a ko da haka jama'a wallahi matsalan nan ba karamin matsala bace muna jin zafin abin da suke mana shi yasa duk kalmomin da muke fadi akan su ba ma nadama su suka jawo kansu da ba su shiga cikin ba lallai bane ma ka zo ka ce maka su albani sun ce ka ba sai suka ce a'a ku bar ni in karantar da ku abin da na sani to amma sai ka ce sai kai magana da ka bude baki za ka yi magana sai jahilcin ka ya bayyana da mun kira ka jahili sai a ce wai kun ji sun ce wa na jahili yo ka ta fare ma kasgi muke kallon shi cikin jahilai kasgi wanda ma bai san kanshi ba balle ya san wani abu saboda haka jama'a malamin nan dukkanin in yazo cikin littafin nan yayi karo da wata kalma ko sai ya biya fassara ta a bisa hanyar da malaman lugha daga cikin malaman hadisi suke bi mu'tamidan fi zalika bari ku ji wannan abin da yake ba da kai yake ba yana dogaro ne ala ta'alifi abi ubayd al-qasim ibn sallami shine wannan littafin da na fadi al-gharibul musanna wannan littafin gashi marubucin shi ya rasu hijira na da 224 kenan yau shekarar shi 1213 da rasuwa irin waɗannan littafan ya tsara yi wannan aikin gashi shekaru 900 da ta wuce ya mallaki waɗannan littafan malaman mu a wannan zamanin in suka je aikin hajji sai dai ga gansu suna bin shaguna suna siyo kayan kwalla zai hada aure ya ga wata yarinya a unguwarsu zai kara kayan aure akwai su a kowane gari amma waɗannan littafan fa sai ka je maka sai ka je madina sai ka je masar to in ka je can irin su ya kamata ka siyo kayan aure ko ka aiki duk wani yaro ya shiga tudun wada zai siyo maka ko ɗan sarki zaka aura amma sai ga malami da rindume ban akwata a maka akarmakallahu wannan fashin Allah ya da malamin goma ai zaku zo zaku sha biki Allah ya biki ku abinda kuke so a kira ku ku tattauna matsalolin karatu biki ba jiki za a kara muku a sa kun ku jidali ba wa ibn Qutaiba da littafin Ibn Qutaiba shine wannan gharibul hadith wa Abi Sulaiman al-Khattabi da al-Imam Abi Sulaiman al-Khattabi shi ma yana da gharibul hadith kuma yana da sharhi da yawa Bukhari da Abu Dawud da Ma'alim as-Sunan Imam al-Baghawi yana yawan dogaro da shi shi yasa zaka ji malamin farko da Baghawi ya fara kawo maganar shi shine Abu Sulaiman al-Khattabi wa ghairihim min a'immatil lugha kuma dai waɗansu limamai na lugha amma ba limaman lugha ne kawai ba me yake nufi limaman lugha kuma malaman hadisi bari maka kwatancen wannan abin dan ka fahimta ka san sojoji ba sa daukar ko mai gadi ko driver sai soja to haka malaman hadisi in suna buƙatar lugha a cikin su sai su ce wane zai karanto lugha din saboda zai karanto lugha ne tare da regulation tare da control duk inda malamin hadisi ya ga mai lugha ko to galibi fa yana kallon shi batacce ne tukunan dai ba san hadisi ba saboda me zai rinka magana ne ala itarin lugha ba shi da abin da yake tare shi yana duban me zai fadi shi yasa zaga wani lokacin ƴan lugha an ka je ka same su wasu ko sallah ba sai wasu sai ka ji kalmomi suke fadi na ridda saboda me wai shi yana ga yana da malakatul lugha alqawiyya su kuwa malaman salaf ko sun haramta ka karanta harshen larabci ya wuce buƙatar ka da za ta fahimtar da kai Qur'ani da hadisi ku karanta wannan littafi fadlu ilmi salaf ala ilmi al-khalaf na al-imam ibn rajab al-hanbali a cikin wannan littafi sai da ya kawo a ƙarƙashin al-ilmu ghairu nafi' wa alamatihi ilmomin da ba su da amfani da kuma alamominsu da ya kawo sai da ya zo ya tattauna magana dangane da karatun lugha ta yi zurfi wadda har za ta wuce abin da kake bukata na daga lugha din ta fahimtar da kai game da fahimtar alqur'ani ko hadisi yanzu a nan cikin jami'ar Ahmadu Bello a faculty na arabiya ko na education ko akwai ƴan lugha arabiya wani in yi maka kalma sai ka ce ya kafirta yana kallon karatutuka irin waɗannan bata lokaci ne sai ce ai a tsaya a yi lugha mana to shi ya yi lugha har ta zama over lugha ya koma yana inkarin ma huwa ma'lumun min ad-dini daruratan dan haka in ma zaka yi lugha din ko malaman hadisi sai su ce to je ka kai idan zaka yi karatun fiqh sai su ce a cikin su a tafi a yi ba za su je su employing wani daga waje yazo ya karanta musu da lugha ba sai su ce yana da hadari haka ba zaka taba ganin sojoji sun dauki driver ba ko ban ruwa zaka yi a aikin soja ko ko raban tuwo zaka yi sai kai in soja ne haka ne ko ba haka ba da ƴan sanda suna daukar limamai daban yanzu ƴan sanda su ma suka kirkiro da imam directorate su ma ƴan sanda yanzu liman da zai musu azhar ko la'asar shi ma dan sanda ne saboda sun gane cewa in suka dauko wanda ba dan sanda ba karshe irin tunanin shi daban da nasu to haka malaman hadisi duk abin da za su yi dictionary suna da nasu littattafan fiqh suna da nasu komai suna da nasu sai su ce saboda ba sa san abin da zai kawo musu hayaniya da rudani a cikin tafiyarsu jama'a kun fahimci wannan da kyau to ina son ku yi amfani da wannan philosophy din ya gyara muku da'awa kuna da kungiya kuna da makaranta to ku tashi ku zaburar da mutane mutanen ku su je su yi karatu su dawo su karanta a kungiyar ku amma wani ya je ya gama karatun shi sai ka ce ya zo yi maka aiki to in ya zo zai wa kanshi aiki ne kwarai da gaske jiya nake karanta a wata jarida ta yan shi'a wata hajiya tana kukan malamai tana ta gina musu makarantu suna cin amanata amma a tsawon shekaru 50 da aka san wannan hajiyar da kuɗi wani aiki ta yi wajen samar da malaman da za su rike makarantu zama kake ka ɗibo yara suna ƙanana kai tarbiyyarsu har su girma su ne za su yi maka aiki abinda sojoji suke kenan sai su ɗauki matasa sai su yi training nasu sai su mai da shi soja sai a ce to kai ne direba mu kai ne mai kula da kaza wato ƙananan aiki wanda ake ganin mutanen gari za su yi ko sai su ce ba za su yarda su ɗauki mutanen gari ba sai sun mai da shi soja tukuna don haka direban sojoji menene soja ne mai garden gate menene soja ne to mu kuma nan cikin gari mutanen kungiya in sun samu kuɗi su malaman sai su tafi su ta harkokin su ko kuma dalibai su ba ku kuita wahala sai kai karatu in ka taso sai su ce zo ka shiga kungiyar mu in ka ce a sai su hau fada da kai dole ka zo wai kai musu aiki to shi yasa an ka zo za ka yi musu aiki sai kai ta amfani da kungiyar su kane wa kanka aiki sai kuma ku yi rikici in ka ce an kore ka sai ka janye rabin mutanen so babu tsari a cikin al'amarin jama'a dan haka ku bi tafarkin malaman hadisi shi yasa kaga annabi bai dauko wani dan boko ba akwai yan boko a zamanin annabi da yawa akwai turawa amma sai annabi ya tura sakataren shi tafi ka je kai karatu yaje karatun boko yaran aramaic da yaran turanci bayan adadin kwanakin da basu kai 14 ba basu kai sati 2 ba saboda albarkar manzon Allah ya tura shi ya iya ya dawo shine yake rubuta diplomatic letters takaddu na diplomasiya tsakanin annabi da sauran jama'a haka a cikin da'awar ku ku tura ɗaya daga cikin ku yaje karanta chemistry ɗayan ku yaje karanta physics ɗayan ku yaje engineering wani daga cikin ku yaje karanta arabiya sai zama akwai regulation kenan a da'awar ku kuma akwai tsari amma in dai kuna employing daga waje ko to za ku rinka employing mutane masu virus za ku rinka mutane masu virus waɗanda suke da wasu abubuwa dan haka za su zo su ta kawo muku rudani a cikin tafiyar ku dan haka malamin hadisi idan ya duba dictionary yace zai fassara hadisi zai samu rikici amma zai ce wani malamin hadisi ne yayi dictionary eh to a duba me yace sai kaga ya fassara hadisin sai ga babu wani rikici yanzu lokacin su waɗannan mashirmantan da suka dauki wannan hadisin na ajinu ko sai suka ce a ai an nuna annabi yana tashi ne irin na tsofaffi sai muka ce to kai yi mana tashi nuna mana yadda yake yi shi ma bai sani ba saboda ya je ya duba ma'ana yanzu kamar a ce likitoci su koma suna amfani da ordinary advanced learner a cikin kalmominsu ba zai yiwu ba injiniyoyi a ce sun koma suna amfani da ordinary advanced learner a cikin profession dinsu ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba jama'a mun fahimci wannan da kyau saboda haka kowane ilimi ka je wurin masanan shi su koya maka kuma su za su nuna maka waɗanne irin littattafai ake dogaro da su amma ba wai kawai kana wani abu kawai rana tsaka sai ka ce kai switching ka koma kaza kawai likita ya ce ya zama lawyer lawyer kawai ya ce ya zama pilot shikenan kuma sai a ce za a je aikin haji to shikenan shiga da alwalaka Allah sai alahira wa ghairihim min a'immatil lugha da waɗansu limamai dai daga cikin limaman lugha wa aktharu ma yanqulu anhum bi hikayati lafzihim nafsuhu so da dama shi da kanshi nafsihi so da dama shi da kanshi bagawi yakan dauko maganganun su ya bada labari da lafazin su shi da kanshi zai dauko lafazin waɗannan malaman yace ga abin da suka ce wa rubama tajawaza zalika ila al-hikayati bil ma'ana wani lokacin kuma sai ya bada labarin fassarar da suka yi wa kalma da ma'ana ba zai dauko lafazin su ba jama'a kun fahimci wannan tsari na littafi to yanzu daga ƙarshe ga manufa ta ilimi da ta sa bagawu ya rubuta wannan littafi wannan manufar ita ce waɗannan irin littattafai da malamai suka rubuta a ɓangaren hadisi da zuhudu da ɓangaren fiqh da sauransu manufar ilimi da ta sa bagawu ya wannan sharhu sunna ita ce yana so ya tattara waɗannan manufofin a wuri ɗaya ne kun ba ku manta ba a karatun baya mun ji cewa yana da manufa ta da'awa shine yana sanya yada da'awar salafiyya ne shine sai rubuta littafin to manufa ta ilimi fa gashi mallan yace wa ghardul muallif rahimahullahu min kitabihi hadha huwa jam'u ma tanasara min alhadith almuhtaj bihi fi sihah walmasanid wassunan walma'ajim walajza fi jalil alilm wa daqiqihi manufar da tasa al-imam al-bagawi ya rubuta wannan littafi nashi huwa jam'u ma tanasara min alhadith sune hadisan da suka warwatsu a wurare daban-daban almuhtaj bihi fi sihah waɗanda ake kafa hujja da su waɗanda ke cikin bukhari muslim sahih na ibnu khuzaima sahih na hakim da sauransu irin waɗannan hadisan manufashi shine yake so ya tara su wuri guda wal masanid da hadisai waɗanda suke warwatsu a cikin littafan musnad, musnad na Imam Ahmad, musnad na Tayalisi, musnad na Umaydi, musnad na Ibn Abi Shayba, musnad da Abi Huraira, musnad da Abdullah ibn Umar, Jami'ul Masanid, waɗannan hadisai da suka warwatsu a waɗannan wurin yake so ya tattara su. Wassunan da kuma hadisan da suka warwatsu a cikin sunan Abi Dauda, Nasa'i, Tirmidhi, Ibn Majah, sunan na ainihin wato Sa'id ibn Mansur, sunan Ad-Darqutni, irin waɗannan hadisan yake so ya tattara. Wal Ma'ajim, da littafan ma'ajim kamar Al-Mu'jam al-Kabir da Al-Mu'jam al-Awsat da Al-Mu'jam al-Saghir, dukkan sunan Al-Imam at-Tabarani. Wal Ajza, da kuma littafai juz'ai kamar Juz'ul Qira'ati khalfal Imam, Juz'ul Raf'il Yadaini, Juz'ul Ghina, Juz'u waɗannan littafai da kake jin su ajza, to manufar shi shine yana so ya tattara su ne fi jalilil ilmi wa daqiqihi, a manya-manyan matsalolin ilimi da kuma kanana, li yakuna marji'an wafiyan, domin wannan littafin nashi ya zama reference wadatacce, ya zama makoma wadda ta zama wadatacciya wa shamilan, kuma wadda ta zama ta tattaro li kulli ma yahtajuhu al-muslim, ga duk abin da musulmi yake bukata fi umuri dinihi wa dunyahu, game da al'amarin addinin shi da kuma al'amarin duniyar shi. Kuma kun ji, to ina so ku lura kenan yanzu wannan littafin, koda a ce ba mu sa Bukhari, Muslim da duk littafan hadisi ba, shi wannan ya isar mana, domin wannan ya tattaro duk abin da ake bukata game da duniya da lahira, ya tattaro duk hadisan da ake kafa hujja da su a cikin Bukhari, Muslim, a cikin Abu Dauda da Tirmidhi, a cikin waɗannan manya-manya da kananan littafai. Da haka kun ji manufar shi ta ilimi, a can baya kuma kun ji manufar shi ta me, ta da'awa. To ka kiyaye waɗannan bayanan da ne maka, manufar da'awa ita ce yana so ya daga da'awar salafiyya, manufa ta ilimi kuma yana son littafai da aka yi su daban-daban ya tara su wuri guda. Sai malam ya ce waliza, to saboda wannan manufar tashi, adraja fihi min alhadisi ma ya ta'allaqu bil aqaidi, ha, adraja fihi min al ahadisi ma ya ta'allaqu bil aqaidi, saboda wannan manufar ya shigar da hadisan da ke da alaka da aqidoji. Jama'a kuna fahimta? Saboda wannan manufar tashi ya shigar da hadisan da ke da alaka da aqidoji. To kun ga ko? To zaka ji yadda zai kwaranye da yan bid'a dukan su. Ko waɗanne sai ya kulla babi, ya ce babu raddi alal mu'tazila, ce raddi akan yan kalakato, waɗanda za a ce musu annabi ya ce su ce san ba su yarda da hadisi ba, zai ce babu raddi alal murji'a, murji'awa waɗanda za su ce kai ta masha'ar da za ka yi kawai ka tashi mutuwa, kai dai ka aje musu 50,000 za su yi maka fidda'u, zai musu raddi. Babu raddi alal khawarij, khawarijawa boko boys, yan boko haram, zai kulla babi raddi a kansu, domin yan boko su ne suka san tarihin yan boko yanzu, amma mu a musulunci an taɓa yin yan boko haram 1300 years ago, so mu mun san tarihin su, kawai yanzu zamani ne ya sake kado da su da wani sunan, amma mu tuntuni mun san da bayani a kansu. Amma yan boko yanzu professors da ke bayanin history da ke bayanin kaza su ne yanzu zaka ce yayi bincike ya rubuta wata makala shafi 15, ka je ka karanta littafan malaman salaf, su sun san yan boko haram sun faru tun shekara 1300 da ya wuce, kuma duk abin da ka ga su ne a yanzu kap, sai dai salon zamani kawai iri ɗaya ne da na waɗancan din. Je ka karanta littafin Al-Bidayatu wan Nihaya, ka karanta littafin Majmu'ul Fatawa ta Ibn Taymiyyah, duk za ka samu bayanin aqidojinsu da sauransu. To kenan wannan littafin zai bayanin aqidoji nagartattu da kuma munanan aqidoji ya raddi a kansu. To bari ka ji, idan ka ji mu muna yaban aqida kaza, to iya imanin mu kenan, in ka ji muna sukar ta iya imanin mu kenan, ba ma yi don wani ya ji daɗi ko don mu ɓata wani rai. shi yasa duk laccocin da muka rinkai lokacin nan akan Boko Haram, wasu jami'an tsaro wai sai suna ganin su muke tayawa aiki, a da'awar mu muke yi. Shi yasa su kansu ƴan Boko Haram in suka ce ai gwamnati kuke wa aiki, sai mu ce ita kanta gwamnati ta san mu ba aiki muke mata ba. Da'awar mu ce, dan haka duk wanda ya saba aqida ta gari sai an fadakar game da sharrin da'awar shi, ba dan ana nufin a tsogale shi fada ba, amma dan a tsare mutane daga haka. Kun san waɗannan jeran giyan laccocin da na rinka yi a garin nan, shine Allah ya rufa mana asiri a garin nan da ikon Allah. Fitinar da ta danno wa garin nan, wallahi ta fita mai duguri, ta fita mai duguri. Saboda waɗancan ƴan mai duguri samun wanda ya iya karatun Umdatul Ahkam ko arba'una jin cikin su da wahala. Anan Zaria ko na ustazi ya iya Riyadu Salihin, ya iya Bulughul Maram, in ya hau wannan mugu aqida an kadi. Shine muka zo muka fara series of lectures. A lokacin ma wasu da yawa basu ma san me muke nufi da laccocin ba. Kesa Abdul Karim Al-Bashir, dattijan ƴan jarida a Kaduna, ya rubuta wani sharhi bayan labarai. Ya mutsu-mutsu da gwamnatin Najeriya a ciki a tashar, wata tashar FM a Ri'abanna mai yake da suna a Kaduna, aka karanta sharhin bayan labarin. Ya ce gwamnatin tarayyar Najeriya ko kaɗan ba da gaske take ba, ƙarya take game da faɗa da Boko Haram. Sai ya ce saboda idan da gaske take, mutane irin su Albaniya kamata ta girmama su ne, ba kamata ya ta koma tana faɗa da su ba. Sai ya ce don haka ƙarya take. Saboda Radio Najeriya Kaduna sun gayyace mu da ni da Malam Sunusi Gumbida Abdul Karim Al-Bashir, muna zaune da su a ɗakin rediyon. Haka suka koma suka yi, kawai ni suke kallo kawai. Da aka fito, Abdul Karim Al-Bashir ya ce ayar Allah kenan, zariya birnin ilimi, yanzu akwai irin ku kuma. Shi da an ɗauko shi ne yana ga ya ƙware game da sanin tarihin duniya gaba ɗaya. Da na zo na ɓalle da bayani, wallahi kawai haka ya koma kawai yana kallo. Malam Zulusi Gundu kuma an ce to alga ta malami, za ka ce sai ka ce ga kuna jin ga abin da malamai suka faɗi sun ta me za mu ce. Aqidar mu ce ta salaf wallahi. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Dan haka ya shigo da hadisan annabi waɗanda ke da alaka da aqidoji, za ka ji inda annabi yake tsine wa khawarijawa, za ka ji inda yake annabi yake ce musu karnukan wutan jahannama ne. Duk za ka ji waɗannan a cikin wannan littafin. Sannan wa usuliddin, a cikin wannan littafin ya shigo da hadisai waɗanda suka shafi usuliddin, shine tauhidi wal ilm. Ya shigo da bayani akan muhimmancin neman ilimi da falalan neman ilimi. Wal ibadat, a cikin wannan littafi ya shigo da bayani dangane da ibadoji, sallah, azumi, zakka, haji. Wal mu'amalat, da mu'amaloli kamar aure, ciniki, jihadi. Wa huquqin nas, da kuma haƙoƙin mutane. Haƙƙin ƴaƴa akan iyaye, haƙƙin iyaye akan ƴaƴa, haƙƙin maƙwabta, haƙƙin hanya, haƙƙin kaza, duka sai da ya shigo da su. Wa dalailin nubuwa, da kuma darajojin da ke bayanin tabbatar da annabta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana yace maka ga wasu mu'jizoji na annabi waɗanda ke tabbatar da annabcin shi. Wa mabda'il wahyi, a cikin wannan littafin akwai tarihin yaushe wahayi ya fara zuwa ga annabi. Wa sha'anil mab'ath, da kuma bayani akan tayar da matattu. Wasiyar, wasairi, wasair, da tafiye-tafiye waɗanda ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama ya rinka tura sahabbai suna yi. Ko siyar ya ce a naku? To siyar shi ne tarihin mutane, shi ne biographies. Biographies shi ne siyar, jam'i na siratu, to siyaru ma'ana tarihin mutane, biographies. Sannan wal magazi, akwai bayani dangane da yaƙoƙi, tarihin yaƙoƙin annabi, yaƙin Tabuka, yaƙin kaza. Wal manaqib, a cikin wannan littafi akwai bayani game da darajojin wasu bayan Allah, kamar darajojin annabi, darajojin sahabbai. Wa akhbaril qiyama, a cikin wannan littafi akwai bayani dangane da alqiyama. Wal hashr, da kuma tayar da halittu. Wal hisab, da hisabi. Wal shafa'a, akwai bayani shafa'a. Wa sifatil jannati wan nar, akwai bayani dangane da sifofin aljanna da wuta. Wa akhbaril qurunil madiya, akwai tarihin al'ummomin da suka gabata a cikin wannan littafin. Wa fada'ilil qur'an, da bayanin falalolin alqur'ani. Wa zuhud, da zuhudu shine takatsantsan da kula da duniya war raqa'iq da kuma bayani dangane da yadda ya kamata ai wa'azi a kariya maka zuciyarka dan ka dawo ka bi Allah ila war riqaq ko da bayani akan riqaq shine irin wa'azi wanda za a yi maka ka kariye zuciyarka ta lankwasu da makamantansu to sa'an nan sai yace ila ghairi ma auda'ahu ba'du kai da ma dai waɗansu abubuwan da ya adana su min al-ahadis game da hadisai fi sunan game da sunnonin annabi kamar tsai da gemu kamar tsafta kamar yanke kumba kamar yin kaciya kamar yin askin gashin hammata wal adab da kuma ladubba in kana tafiya ka rinka tafiya a natse kar ka rinka kuramniya da hayaniya wa mahasinil akhlaq da kuma bayanin kyawawan dabi'u wasa'ir ma yudkhalu fi ma'anaha da ma dai sauran abubuwan da ake shigarwa waɗanda suke da ma'ana irin wannan min umurid dinil hanif na al'amuran wannan addini mai kakke jama'a kun ji content na littafin 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 tauhidi ne littafin aqida ne littafin dukkan abubuwa to akwai abu ɗaya da malaman ba su faɗi ba shine tafsiri me yasa babu tafsiri a cikin littafin me yasa babu tafsiri bai kulla babi don tafsiri ba amma kun fahimci maganganun da muka yi jiya yana bude kitab ko wasu babuka yana kawo ayoyi kuma yana kawo fassarar malamai ko to makasudin shi kawai yana kawo ayoyin da ke da alaka da wannan kitab ne ko babi amma bai kulla kitabut tafsiri kamar yadda al-imamu al-bukhari ko muslim suka yi ba saboda waɗannan ayoyin da fassarorin da yake kawo sun isa tafsiri shi yasa mu kanmu in muka zo wasu ayoyin zaka ji kaman mun koma tafsiri muke kenan wannan littafin duk abin da ake bukata akwai a ciki akwai dan haka daga ƙarshe sai ya ce fa huwa sijillun jami'un aminun lil hadisin nabawiyyi sharif wannan littafi wata taska ce matattara amintacciya ta hadisan annabi mai girma wali mazahibis sahaba wattabi'i kuma wannan littafi wata taska ce mai girma wadda ta tattaro ra'ayoyi da fatoyi da ayyukan sahabbai da tabi'ai wal a'immatul mujtahidin da qararrun malamai masu gyaran addini wa huwa bi hadhihi sibgha to kaga wannan littafi da irin wannan salo yanfaridu min baini kutubil hadith to ya zama daya tamkar da dubu a tsakankanin littafan hadisi babu irin shi jama'a kun fahimta wa yanhadu wahdahu domin wannan littafin shi kadai zai zama guziri bi is'afi tullabil ilmi wal ulama wato wannan littafin shi kadai zai yunkura ya kawo agazawa ita ce bi is'afi tullabil ilm shi kadai littafin zai yunkura ya kawo wata agazawa ga daliban ilimi wal ulama da malamai idza ma aradu ta'arrufa ala al hadith an nabawi in har dalibai da malaman ilimi suka so su san hadisan annabi ko to wannan littafin shi kadai zai agaza musu wattafaqihi fihi in har malamai da dalibai suka so su samu ilimi da fiqhu a cikin hadisan annabi wannan littafin ya ishe su jama'a kun ji yadda waɗannan maganganu suka taho ko to daga ƙarshe malaman za su yi jinjinawa da kuma yabawa sai suka ce wa inna kitaban ka hadha to kun ga littafi irin wannan jama'a ila jalalatil qadr ya tattaro girman daraja wa izamil fa'ida da kuma banya manyan fa'idoji husnul intifa da kuma kyautata amfanuwa husnul intiqa da kuma kyautatuwa wajen tace shi da tsara shi wa ihkamir rasfi da kuma tsara shi a daidai yadda ya kamata wa diqqatit tahrir da kuma tace shi dalla dalla la yustaghrabu intisharu zikrihi baina tawa'if alfuqaha wal muhaddisi ma'ana duk littafin da ya hada irin waɗannan sifofin ba za a yi mamaki yaya ya yadu a tsakanin malamai na fiqh da malaman hadisi ba saboda wannan littafin ko duk wani malami na fiqh yana buƙatar shi duk wani malamin hadisi yana buƙatar shi dan haka buga wannan littafin da aka yi Allah ya kamar yadda na ga muku gaba ɗaya malamai sai suka dukufa karantar da shi ake ko ina a duniyar ilimi. A daidai lokacin da muka baro malaman mu sun sassauke karatun wannan littafi a wasu ƙasashe, sai da muka dora kusan shekaru 10 sannan muka zo muka fara karantar da littafin. To amma duk da haka sai zama mu a ƙasashen mu ba a san abubuwan ba. Ba sani ba. Amma ba abinda zai hana ƙasar mu ta yunkura ta yi daidai da sauran ƙasashe na Larabawa. Ba abinda zai hana jama'a, saboda iyayen mu da kakannin mu su dan hodiyo ilimin su a zamanin su yayi daidai da malaman duniya na zamanin su. To yanzu duniya ta ci gaba ne ko ta tabarbare? A bangaren ilimi dai ta ci gaba ne, domin irin waɗannan littafan da da suna da wahalar samuwa yanzu sun samu. To ya kamata malamai su dage. To amma matsalar da ta samu duniyar musulunci ta barbarewa tai. Da malaman masu tsoron Allah ne zaman karantawa suke. Daga baya kuma sai ya zama malaman sun koma kawai neman tara duniya suke. To duk malamin da yake neman tara duniya jama'a ba zai iya zaman karantar da jama'a ba. Saboda zai yi yanzu in sanya muku wannan karatun kuma in ce ina da taro a America ko a Saudiya. Yau in tafi gobe kuma a ce zan tafi taro Kuwait. Jibi kuma a ce ina da taro a Masar. Ghana kuma a ce shikenan ga wata kwangila za a tafi wuri kaza. Dole ne sai an hakura da wasu abubuwan ake iya zama a yi wannan aikin. Saboda haka wannan lalatar da ta same mu daga baya-bayan nan ta same mu ne saboda neman duniya da shagaltuwa da ita da malaman mu suka yi. Don haka ina nasiha zuwa ga ɗaliban ilimi, ku zage wajen koyan waɗannan karatuttuka, kuma ku je ku yaɗa su a cikin garuruka da anguwanninku. Shine kawai alheri gare mu. Wannan shine zai sa an aka je aikin hajji aka zo ana gayyatar taron malaman duniya, za a ringa samun malaman mu na Najeriya suna shiga. Amma bayan Malam Abubakar Gumi, duk sanda aka zo tarurruka ba a ganin malaman Najeriya. Me yasa? Wasu ma ba su san ana yin waɗannan tarurrukan ba. Wasu kuma in mun yakice su an tafi, wallahi sai ka ga ka'annama yusaquna ilal maut. Mota za mu zo da ita har gaban Ka'aba jama'a anan bakin titi. Algafarta malam zo mu je akwai taron malamai. Annan gari ya zakalkale yana danne mu, mu ba malamai bane su ne malamai. To yazo duniya inda duniya ne nan gaba daya saman bakwai ta karatu. Yazo ya wakilce mu sai ya ce a akarmakallahu tunda dai kuna nan. Hai ba komai. Mun ce a zo mu je malam dan mu ma a gan mu. Sai ka ga Ghana, sai ka ga Togo, sai ka ga kasar Sierra Leone, sai ka ga kasar Liberia sun zo da malamai 8-9. Ina malaman Najeriya? Duk wanda ka tattaro sai ce a shi ba komai zai dawafi. A dawafi kai ka sake yi. To zo ka faɗi ra'ayinka, zo ka ji me malaman duniya suke cewa, zo ka wakilci ƙasarka. Wannan shi zai sa a zo wurin taro ka haɗu da manyan malamai. Sai ka ji wani malami ya ce ya kafa makaranta a ƙasar Malaysia kuma zai baiwa ɗaliban duniya admission. Sai ka ce algafata malam ina da ɗalibai uku. Sai ce ba ni sunan su. Yanzu zuwa wurin taron ya zama maka alheri da jama'a ka ko bai zama ba? Ya zama abinda Abubakar Gumi ya rinka mana kenan. Bayan Abubakar Gumi fa sai ta zama zero. Sai dai malaman suna tara manya-manyan jifa-jifai kawai abinda ya dame su kenan, amma ba sa wakiltar ɗaliban ilimi. Amma malam Abubakar Gumi duk sanda zai dawo da forms, zai dawo da wata dama, sai ce wani zo a tura ka wuri kaza, wani zo ka je wuri kaza. To daga nan ne malam zai samo bayanai, zai tawo muku da wannan sabon littafi, zai tawo muku da wannan. To yanzu sai zama kawai kowa abin da ya dame shi kawai yayi amfani da ita malantar ya tara dukiya, ya tara kawai sai tsallake sai barku. Har ya zama wai yanzu malaman mu wai Abuja suke komawa, dan me wai sai su ce da'awa. Ƙarya ne, ba a da'awa a Abuja. Dukkan mu mun je Abuja ne neman kuɗi kawai. Shi yasa duk wanda ya sanna Abuja, eh duk wanda ya je Abuja yake da'awa, ƙarya yake, ba da'awa a Abuja. Saboda sai dai ka faɗa musu ra'ayinsu, amma ba dai ka faɗa musu ra'ayin karatu ba. Shi yasa duk wanda ya sanna Abuja shekaru 20 in ka haɗu da ni Malam Albani za a mana karatu, sai in ce a mu haɗu da kai a Zaria. Nan mun zo kasuwanci ne mu samu kuɗi. Da na ga na samo abin da na samo, yau shekara ta ɗaya ban je Abuja ba, kuma ko fallan takarda ban da shi a Abuja. Dan dama na je ne in nemi kuɗi, na samu abin da nake so, shikenan, ba ni da buƙatar ta. amma sai mutum ya ce maka suna Abuja suna da'awa yana da zabge genge mu kwana biyu sai ga mai da shi kut ya mai da shi kwata me yasa saboda za su ce mishi ai gemun nan naka kana karanta mana da yara yana firgita su algafata malam wannan gemun naka kaza kana dan dage wandanka ustazu kwana biyu sai su ce to amma malam wannan wandan da bari kai in ka je Sokoto ko Katsina ka amma nan ai algafata malam sai ana kallon malaman mu gidadawa in ka ki ko sai su yi maka makirci sai a je a dinko maka shaddoji guda 10 ba dai tsawon ka inci 40 ba sai su sa 48 sai ka rinka yawo kamar dan tantabara kamar dan shida wallahi kuwa ba sharrin da ba mu sani nasu ba wallahi so duk wanda yace yana da'awa ku je ku same shi kana iya fadin ra'ayin da ka yadda da shi sai sa lokacin da suka zo suka matsa in sa musu karatu 1996 nace zan sa muku karatu amma ni zan karantar da irin abin da na yadda da shi ba irin yadda kuke so ba sun tare turum suka watsi sai a zo an zo karatu sai suna kokarin su yi kwana da karatun sai in ce a ni ba shegen da ya kana Abuja ni nazo ba shegen da yake bani tuwo in ci ba wanda ya bani masauki saboda haka karatu na yadda na yadda haka zan yi kaje ga karatutukan nan akwai tafsiri akwai karatun umdatul ahkam akwai karatun ahkamul jana'is daidai wa daida ba zan rage fatawa ko in saba ba amma kaje ka samu duk waɗannan kai karshe waɗanda ake gani giggan malaman ahli sunna Abuja ko yanzu an lankwa masu cikin da'awar interfaith an je an juya su cikin da'awar cewa kawai addinin musulunci da christianity duk ɗaya ne kuma wa yake jagorancin wannan tafiyar sarkin musulmi to da kan aka za a tattaro su da addinin musulunci da addinin kirista sai an je lahira za a san wanda yake da gaskiya saboda haka gudu na daukar zafi saboda haka kaje irin fatoyin da suke ranar juma'a kaje irin masallaci ɗaya ne duk Abuja suke dan kwatantawa shine masallacin Banex da haka za ga nan kadai nake sallah suke dan kwatanta da aka rasa yadda za a kullo musu a dan kwatan kaji na ce dan kwatantawa a dan kwatantawa ma sai aka ga waɗannan sun yi zafi da yawa sai aka yi musu wayau sai aka ce musu za a gyara musu masallaci sai suka yadda da masallacin nasu ne muntada ta gina dan haka suna da'awa su gurji gaskiya su bade ta keke da keke yanzu aka zo aka yi musu wayau aka ce su koma gefe guda ba a san kokoban su sai aka rushe masallacin ana sake ginawa shikenan me zai faru kwana biyan suka zo suna irin wannan wa'azin ya ce ai masallaci ba naku bane ministan Abuja ya gina muku saboda 2011 an sha wuya da su akan zaben Goodluck suka fito hudubobin juma'a suka yi targurguza su kadai ne da Abuja aka rasa yadda za a yi da su aka kawo buhun shinkafa aka kawo madara aka kawo sukari duk su karba su cinye amma kuma sai su yi wa'azi irin wannan sai haka aka yi duk a gaban mu aka yi jama'a karba su cinye amma su yi wa'azi wanda suka yarda da shi to me biyo baya sai aka ce to hikimar da za a yi a je a ce musu za a gyara musu masallacin hikimar da aka yi musu kenan ana gama gyarawa ko wallahi za su yi mamaki za ku ce na faɗi ku rike wannan kasar din saboda muna tare da yan bokon har wani lokacin sai ce wai suna son su yi da'awa irin taka ne sai in ce a to laifi ne sai ce a to ai ba su shirya ba sai in ce a yo menene shiri karatu ne sun iya haka abin yake jama'a shi yasa duk lokacin da aka matsa sai in ce a inda na shirya da'awa a Abuja ko zan je in sai fili ne in gina ni kadai dukkan ka'idoji in kiyaye to shine zan yi da'awa ta gaskiya amma gaskiya zan gaya maka ko ruƙuya kake a Abuja ko bayan kwana biyu sai su mai da kai dan tsubu wallahi za su mai da kai dan tsubu mace ce wai aka kawo ta wuri na wai tana son ne za a bata wata addu'a wai da ake tofa wa ƴaƴa mata a farji wai ba sa zina nace wallahi ban sani ba wai tana mamaki wai ina malami nace ban sani ba wallahi a cikin karatu na ban sani ba bayan kwana biyu sai ta tafi wurin wani malami wanda shi ma an ce ahlus sunna ne na'am an ce ahlus sunna ne sai ya bata wai ana tofa wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha, wai aka tofa kafa 41 ne ko 71 to wai ya ba za ta yi zina ba. Sai nace mallam wane ya baki, tace kina da lambar shi, tace eh bani. Na buga mishi algaba ta mallam, kai ka bata wannan addu'ar, yace cewar in an tofa ya ba za ta yi zina ba, sai yace a ina ka samu hadisi ya bayyana haka. Eh to arga ta mallam da ka bari dai mu hadu, nace ba lafi mu yi sallallahu asar a masallacin Banex. Muka yi sallallahu asar, nace mishi a ina ka samu cewa in an tofa wannan ayar a farjin mace ba za ta yi zina ba? Wai a to ai ya dubi yadda ayar take ne. Nace me yasa baka ce a tofa ta a ido, in an tofa ba za a yi makanta ba, in haka ne me yasa ka kayyade farji? Gardawa ne suke da irin wannan abu, sai su dubi wata aya dake magana kaza sai su ce a rubuta ta a sha. Irin malantar da ake kenan. To in kana irin wannan malantar, kaga dai na daya lokacin Kirsimeti za a gayyace ka haccoci. Abinda suke kokari kenan, suna son ne su cire aqidar musulunci a Abuja, amma through wannan abin nasu da kike kira interfaith. Wannan interfaith jama'a, wahdatul adyan, wallahi sharri ne. Musulunci ne za a raunata. Shi yasa ka je ka samu jaridar ɗan Shi'a da suka buga wannan makon Al-Mizan, zaka ga wasu ɗan Shi'a inda suka tafi biki a wata coci wadda cocin ta shekara biyar, suna bikin murnar shekara biyar, sai ga limaman Shi'a na zazzaki su ma sun je ana bikin da su, ana daukan hoto da sauransu. Aqida ce ta interfaith, tastadifu aqidatul Islam, aqidar musulunci ake so a cinye. Sai a ce to ku daina ce musu kafirai, kuma cewar Allah uku ne da Allah ɗaya ne, sai an je lahira za a gane wanne ne gaskiya. To yanzu kai irin wannan za ta tafi tare da musulunci, musulunci da yake da lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina, Allah ya kira ahlul kitabi kafirai, sannan musulunci zai tafi da wannan aqidar cewa kar a ce mai Allah uku batacce ne, bayan Allah ya ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu salasati, masu cewa Allah ɗayan alloli uku ne sun zama kafirai. To amma Abuja waɗannan ayoyin ba a cewa kafiri, sai dai a ce abokan zaman mu. Saboda haka makirci ne. Dan haka ustazu idan zaka je Abuja ba malanta zaka je kai ba, ka je akwai cibiya ce ta neman kuɗi. To kuma neman kuɗin ma yanzu in kai talaka ne mai shu shaina duk ɗan rufa'iya watsa ku, sai in kana da office ko kana da jali mai ƙarfi, kana da miliyan 50 miliyan 100 zaka iya kama rumfa wadda zaka biya hayanta miliyan 2 miliyan 3, zaka iya kama gida da zaka biya miliyan 20. Saboda haka gaskiyar lamari jama'a, kada mu yaudari kanmu, kada mu yaudari kanmu. Idan dai har da awa ta musulunci za ku yi matasa, to kar ku tafi Abuja, sam kar ku tafi Abuja, ba dan koyo ba, imanin ka yafi komai, za a yaudare ka da cewa to ai zaka je karantar da su ne, a'a zaka je ne sai amfani da ilimin ka, karin ka gaya musu abinda suke so, abinda suke so. Madalla idan da a ce zaka karantar da su abinda kai ka yadda ne, wannan babu laifi. Amma in ka sake kai fatawa ka saba abinda suke so, za a yi gayya, za a zo duk dalilai, sai a ce a'a ba fa magana hujja ake ba, ka duba nan Abuja ne, nan Abuja ne, wannan magana ba za ta yiwu ba saboda nan Abuja ne. Shin sa ustazai da dama sai suka yi ta jin haushi, me yasa wai ba zan zo in buɗe da'awa? Na ce a'a, ni da'awata tana da yanci, ba za ka yi regulating dina ba. So in za ku iya samo masallaci wanda za mu yi karatu, karatu mai yanci, to za mu iya yi. Amma a'a, in zo abinda na sani, a'a wani ya ce a tunda nan Abuja ne, kada a faɗe shi a haka. Jama'a ko a Lagos ba a yi wa musulunci wannan wulakanci. A Lagos ga masu da'awa nan ana da su ahlus sunna, suna da'awa karara. Lagos ta fi Abuja zama capital, kwana nawa ne Abuja ta zama Abuja? To amma jama'a ga ustazanmu nan yana da haddashi a Kaduna, yana da haddashi mai kyau a Zaria, sai ya tafi bayan kwana biyu haddar tazibi, saboda mai an bashi daki a boys quarters zai rinka karantar da yara. Can gidan yana karantarwa duk wata za a bashi 10,000, can gidan duk wata za a bashi 30,000, a wata sai zama ustazu yana da wajen 90,000, nan kuma kuna bashi 6,000. To saboda haka sai ga cewa ga 90,000 can, amma ya manta fa za a ce rage gemin shi, ya maida shi dan kut haka, za a ce take wandan shi. Sannan ba shi da daraja fa a wurin yaran. A Abuja ne wani yana dan garin nan ne yana karantar da yara Qur'ani, sai yaro ya mishi laifi sai tsula mai bulala, yaro kawai sai tashi je ga uwar shi, wa haka nan kawai mala ya doke ni, sai uwar ta taso shi gaba, malam me kai mishi ce, a to baya ji dai kaza kaza, ana ta biya mai karatu ba abin nan, sai ji kai da Allah kai mana shiru, kai da ka iya Qur'anin me ka tsinana, balle dana da kake dukan shi bai iya ba, kai da ka iya me ka tsinana, to daga yau shikenan ba ma san karantawa ka. Sai aka zo ana ta kamun kafa a je a ya tuba a wurin hajiya, in anan garin ne yayi muku laifi ko ustazai, saboda girman kai a zai dai tuba, saboda 6,000 kuke bashi ba zai dai tuba ba, amma a can Abuja saboda 90,000 60,000 120, amma ya manta yana asaran mafi girma na daga cikin imanin shi. Shi yasa wani malami da nake gaya muku wani bazan fare malam Abdulrahman ya tsaya akan gaskiya, yana da'awar duk inda yake da'awar sun kwarzabe shi, duk inda yake sun kwarzabe shi, duk inda ya tafi sai su je sai su bi shi, sai sun yi mishi makirci. Saboda me? Wai yaya zai tsaya sai ya hada da'awa kaza? Ai nan Abuja in ka karanta aya e sai kai kwana da ita yadda ba za ta bata kristoci rai ba, in ka karanta hadisi sai kai kwana da shi yadda ba zai bata kowa rai ba. So ba wani karatu da za a yi wanda ya zama mai yanci. To amma ka san wani abu, idan tsubbu za ka yi da bokanci kuma, to wallahi za ka yi mamakin irin manyan mutanen da za su zo wurinka. To saboda haka jama'a, waɗannan garuruka namu da Allah ya albarkace mu da su, Zaria, Sokoto, Katsina da sauransu, mu tsaya mu yaɗa addini a cikinsu kuma mu raya su da sana'o'i, iyakarta kenan kawai. Amma in ba haka ba jama'a, addinu ra'sul mali fastamsik bi, addini shine babban jalinka, karka sake kai wasa da shi. Jama'ar musulmi anan za mu saurara, sai Allah ya kai mu gobe da la'asar insha Allah ta'ala, za a zo a cigaba da karatun sharhu sunna, a gobe za a karkare wannan muqaddima din, kun ji daya na biyu, a gobe ne ni ma zan karasa bayanai na didda zanyi. To ina fatan a gobe za mu fara shiga doran karatun littafin, dan haka shawarar da nake baka, in kana da littafin to ka zo da mujalladin farko, in baka da shi ka sai photocopy daidai inda za a fara karatun littafin muqaddima ta ainihin Al-Hafiz Al-Baghawi. Jama'ar musulmi, mu ne kowa fatan alheri, muke cewa gobe ma irin ta yau za a yi, lallai ne in baka da photostat ka je ka samu. Daga yanzu waɗanda suke rike da littafi ko photostat su za su rinka shigowa cikin ɗakin taro, waɗanda suka zo saurare kuma sai su taru a waje. Na biyu, za mu yi karatun Sabilur Rashad da safe ƙarfe 9 insha Allah zuwa 10:30, sannan insha Allah ta'ala ƙarfe 4 za mu yi sharhu sunna, bayan magariba ma za mu sake yin sharhu sunna kamar yadda muka yi. To daga gobe shikenan kuma sai mu faɗi yadda jadwali da timetable na karatu zai kasance. Allah madaukakin sarki ya wuce mana gaba, Allah ya rike mana al'amuranmu da hannun shi na dama, da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.